بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سورارو بركم دون اللوكتشي لكم الساكي هدوادكو أتكم ونن شرينا أمسوشن تنبيو ينكو أيو شابكو يغوتم هدو شكرات دهو بيو دعشرن دهو باين دهو بهم هدو دمكجي من أيوة أسوشيات بروب بركة دلوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. A karan makalla mai tambaya ta farko ta ce, Allah ya saka malam da alkhairi, Allah ya ji gan iyayensa. Take cewa tambayar ta ita ce, mijinta ya kasance mai ruwa tsakaninta da shi kawai abinci da kuɗin cefane, duk wani abu kamar zuwa asibiti da sauransu duk sai ya hana ta. Sai ya ce wai ba ya cika da kuɗi alhalin kuma yana da shi. To akwai wani tsari da ake yi sai a sa lambar katin mutum in za a sai kati sai a yi amfani da ATM ɗin shi a sa lambobin katin. To shi ne take cewa yanzu abin da take yi in dai tana neman kuɗi sai ta yi amfani da wannan lambobin katin nashi ba tare da ya sani ba. Sai a ɗan cire 'yan kuɗi haka. Cikin ATM ɗin nasa ta riga ta kwafe lambobin katin nasa. To shi ne take tambaya ko me halaccin hakan tana da laifi.
To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka a wannan wata mai albarka watan Shawwal. Muna fatan Allah ya karba azuminmu da ibadun da muka yi. Allah ya sa muna da rabo duniya da lahira. Allah kuma ya yafe mana laifuffuka da kurakuranmu. Irin wannan matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata, mutum ya zama yana da rufin asiri, yana da dama amma yana kuntata wa iyalinsa, baya yalauta musu, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne kuma zalunci ne. Maza ya kamata ku ji tsoron Allah, ku sani cewa ciyar da iyalanku wajibi ne a kanku, ɗaukan nauyin iyalanku cin su da shan su da wurin zamansu da suturarsu da lafiyarsu da hidindimunsu na dole wajibi ne a kanku. Isani kyautatawa kuma wannan abin so ne mutum ya kyautata iyalinshi. Sheikh Muhammad bin Salim Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala an tambaye shi dangane da wannan mas'ala. Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala shi ma an tambaye shi akan wannan mas'ala. Wannan manyan malamanmu ne na duniya akan wannan larurar da ke samun mata. Shin mutum da yake zaune da matarsa yana kuntata mata yana matsanta mata, shi ya halatta su ɗauki kuɗinsa bai sani ba? Sheikh Uthaymeen Allah ya masa rahama ya ce bai halatta ta ɗauki kuɗin sa ba bai sani ba, sai ta sanar da shi. In ko ta haka ya zama sata, in ta haka ya zama sata. To amma ya yi ƙarin bayani cewa abin da ya zama wajibi, wanda mun sha bayani damun wannan, abin da ya zama wajibi matuƙar bai yi ba iyalin za su tozarta kamar ya bar gidansa da yunwa, ya bar ainihin iyalinsa cikin matsin hali ba abin da za a ci an shiga babin larura. Ya ce to idan ta ɗauka ko bai sani ba ba laifi ta yi ba. Don haka mata, abin da aka halatta muku ɗauka a cikin kuɗaɗen mazajenku ba su sani ba, sai abin da ya zama dole na dolen dole, wanda in ba a samu ci ba ba a samu sha ba za a galabaita. Yanzu kamar misali, ya ƙi yaba da ci, ya ƙi yaba da sha, ‘ya’yansa za a mutu, ko ya ƙi ya ɗauki nauyin ‘ya’yansa asibiti, ga yaro nan zai galabaita zai mutu, ko matarsa za ta haihu tana naƙuda, ya ƙi yaba da kuɗi a kai ta asibiti a kula da ita, ko ya bar yunwa ta wato sauka a gidansa za ta galabaitar da su. Duk wannan ya halatta mace ta ɗauka a cikin dukiyarsa ta yi amfani da shi. Akwai hadisi da mun sha gaya muku cewa matar Abu Sufyan ta kawo ƙararsa wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa inna aba sufyan rajulun shahih, abu sufyan mutum ne mai ruwa, baya bani abin da zai ishe ni ishe yana. Tace zan iya daukan a cikin dukiyarsa bil ma'ruf mai tasarrufi da shi? Annabi ya ce eh ba laifi zaki iya dauka. Daka sharhin da malaman suka yi akan wannan shine abin da ya zama na dole. Amma duk matar da ta dauki ATM din mijinta tace zare masa kudi bai sani ba, wannan sata ne. Haka duk wacce ta dauki kudin mijinta bai sani ba saboda wasu bukatunta, ba na wajibi ba, na dole bane sata ne. Daka duk inda aka ce ku dauka a cikin kudin su ko ba sani ba shine abin da ya zama dole. Yunwa ko rashin lafiyan yara ko galabaitan su ko shiga wani yanayi mara kyau, Allah ya gane da mu. Muna fatan maza su yi tsoron Allah su ci gaba da kulawa da iyalansu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mai dan Allah wacce addu'a ce ta tabbata a sunna wanda mutum zai yi idan ya koma sabon gida.
Idan mutum ya koma sabon gida, na farko dai samun sabon gida ni'ima ne, sabon gini ni'ima ne, alheri ne. To ya tabbata a hadisi kamar yadda Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin Riyadus Salihin, zala na ce man nazala manzilan, duk wanda ya sauka a wani masauki ko gida ko mazauni, to ya karanta wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ina neman tsari da kalmomin Ubangiji cikakku daga sharrin duk abin da ya halitta. Wannan addu'a ce gamammiya, gajeriya amma mai fadi. Da haka duk wanda zai sauka a wani wuri, gidansa ne ba gidansa ba ne, sabon wuri ne, hotel ne ya sauka, daki ne ka kama, ba kunta ne kuka je, duk wanda ya je wani wuri to ya karanta wannan addu'a. Kar ya shiga dakin haka, kar ya shiga gidan haka, lalle ya karanta wannan addu'a, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ba laifin mutum ya karanta alqur'ani. Hadisi ya zo cewa duk gurin da ake karanta suratul baqara to Allah yakan kori shedanu a ciki. La yasfiu fal batala, shedanu da matsafa masihirta ba za su iya da wanda yake karanta suratul baqara. Sannan shi qur'ani albarka ne, shi qur'ani albarka ne a duk inda ake karanta shi. Ba laifin mutum zai iya yin tawassuli da qur'ani ya karanta ko suratul baqara ko wani abu ya karanta dai, ya addu'a Allah ya zaunar da shi lafiya, Allah ya gane da mu. Wallahu a'lam.
Allah ta sa da alkirmi. Tambaya ta gaba take cewa ta kasance wai tana tambayan mijinta ta ce ta wuce fani kuma yana barin ta, to amma mahaifiyarta da ta ji labari ta zo sai ta hausa da fada, to shine take tambaya me ya kamata ta yi.
To
take
cewa shi dai yawan fitar mace, yawan fitar mace gaskiya fitina ne, yawan fitar mace fitina ne. Inda ya zama mace kullum tana waje tana waje, inda akwai fitina kwarai da gaske, wanda gaskiya ya kamata maza su daina ba matansu yanci na gaba ɗaya haka, ta yadda ba ni sunan shi mace za ta zama tana cikakken yanci duk inda ta ga dama za ta ji. Ita mahaifiyarki irin mutane ne na da, ta san tsaro, ta san mutuncin aure, ta san darajar aure, ta san kimar aure. Da haka take ta yi miki fada a kan wannan. A ce yanzu ta tafi da tumatur mace sai ta ji ta siya, albasa sai mace ta ji ta siyo, magi ma sai ta fita ta ji ta siya, alayyahu sai ta ji ta, kullum kina yawo kina karaskiya da maza. Ko da mijinki ba shi da kishi wala Allah, ko ya yarda da ke ya amince miki kin fita, gaskiya yawan fitarki akwai damuwa a ciki, kuma shedan zai iya binki. So mahaifiyarki da ta yi miki fada a nan tana nuna miki kamala, tana nuna miki mutunci na aure da sani ya kamata, ko da mijin ya baki dama. Ya kamata a taƙaice akwai almajirai, akwai ƴan aiki, amma komai yanzu mutum mace a gushi ne wai ita za ta tafi, sai ta buga ta je kasuwa a gushi ba, za ta siyo kuka, za ta siyo daddawa, za ta siyo kaza, ko mutum zai yi shopping sai ya ba matansa kuɗi su tafi su je su yi ta yi. Wannan lokaci lokaci wani abu haka wanda ba zai ɗauke lokaci ba, mutum zai iya, amma kullum har ma a gane matan. Akwai mutane masu fitina wanda suna bin mata a shaguna, suna bin mata a kasuwanni, suna bin mata a wurare da dama. So gaskiya abinda mahaifiyarki ta yi, ta yi kokari kuma daidai ta yi. Mijinki kuma ya baki dama, ba haramun kika yi ba gaskiya, amma dai mu muna baki shawara ne muna baki shawara ne Allah ya gane da mu Allah ya ce miki na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce dan Allah ya taimaka mata da addu'a wai suna neman zaman lafiya da mijinta sannan kuma Allah ya ba ta haihuwa mai albarka
to Allah ya zauna da ke lafiya da mai gidanki duka daliban mu da suke tare da mu wannan shafi Allah ya ba su lafiya zaman lafiya da masu gidajen su irin wannan tambayi za ga ba su da yawa mace mace da za ta aika ta ce mata addu'a ta da mai gidanta zama yayi dadi kenan Allah ya sa gobe kuma ka ta aika mun ta ce Allah ya raba su Allah ya zauna da ku lafiya Allah ya sa albarka na'am
yau mai tambaya ta gaba take cewa ta ji an ce idan magariba ta yi ba a so a bar yaro yara suna yawo haka a gida wai ba sai ta ce sai dai wai a goya su ko a wai ba a kwantar da su sai dai a goya su shine take tambaya ya abin yake a mata bayani
to abin da na sani dai a sunna shine manzo Allah ya ce idan yamma ta yi ku kama yaran ku ku tsare su su daina fita suna yawo saboda lokacin shaytanu suke dawowa wannan akwai shi a hadisi sahihi ingantacce kuma ya sani na wannan shine iyayenmu da kakanninmu na da can sai ga in almuru yayi magariba kenan almuru idan yayi sai ga an rike yara an hana su fita sai kaga ana cewa yara su koma gida su koma gida saboda wannan hadisin to amma maganar ba a kwantar da su sai dai a goya su ko kaza kaza wannan kuma wani abu ne na al'ada da iyayenmu da kakanni suke kawowa ba wai a cikin hadisin ya ba ni sunan shi ba wai a cikin hadisin ya fito ba wallahu ta'ala a'lam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai ta dan yi rashin ji sanda tana budurwa shine yanzu abin yake ba ta tsoro da ta haihu take tsoron kar ita ma fitar da ta haifa ta tsorta wannan rashin ji shine take amma ta ce dai ta tsoro sanda ta yi shine take cewa to da Allah dan ba ta shawara da ta ta
eh shawaran shine ta inganta tuban dama shi yasa ba a san aikin banza ba a san aikin banza aikin tsiya ta inganta tuban da ci gaba da addu'a insha Allah Allah zai kare mata ayyanta saboda Allah ya ce la man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiati ma sanat wa kana Allahu ghafurur rahim shi ne wanda ya tuba ya yi imani ya aiki aiki mai kyau kin tuba kin imani to ki ci gaba da aikata aiki mai kyau Allah zai canja miki munanan ayyukanki a samu kyakkyawa kuma a yamai mummunan aikin da ka karki damu ki kwantar da hankalinki insha Allah akwai taimakon Allah a tattare da ke da agajin sa wallahi alam
Allah saka alkari mai tambaya ta gaba take cewa wai me yasa sahihancin maganar da ake cewa idan wanda ba musulma ba ta taba jikin mace wai kamar namiji ne ya taba kai wanda ba muharramin ta ba shine kuma take cewa wai da wanda suke zuwa har ta ambaci sunan kasuwar wai kasuwa ana masa ƙarin gashi arna suna masa ƙarin gashi
to abin da yake a shari'a iyayena mata shine haramun ne mace ta je ta bude kanta wata wanda ba musulma ba ta gani gaskiya ne daidai yake da wanda namiji ya gani ko musulmi ko ba musulmi ba haram ne mace musulma wacce ba musulmi ba ta yi mata kito haramun ne wannan haram ne ko ta bude gashinta ko ta mata wankin kai ko na to wannan da suke ba ni sunan shi suke magana akan kada mace ta je ta taba jikinki a tsiraici ake magana akai tsiraici kai kin ga kanki tsiraici ne kada ki bayyana gashinki lalle idan kika bari ta gani kin yi kuskure kamar da namiji ne ya gani amma banda kamar misalin abin da ya shafi wala Allah ko yankan farce ko wani abu makamancin wannan ko gyaran kafa ko wani abu makamancin wannan wannan ban da shi yawa amma dai ku kiyaye wata mata a Tanzania an ba manta ba a Tanzania tana cikin daliban mu nan tana bibiyar mu ta taba jin wannan fatawar da aka yi tace to su a can suke su gaba daya su ba su da wanda zai musu kito sai arna sai guraren arna to ya za su nace to inda hali ku samu ku ya kutan da family din musulmi yawanci suna haduwa sai ku kai ku ka muslim community a samu wasu matan su su volunteerin su rinka yi su yi wa juna ku yi wa junan ku ko yayan ku mata su rinka muku koya me a cikin kisan wani abun duniya ne ba sai a koya mana wahala ne ai sai su koya su rinƙa yi wa junansu sai su koya tunda ba ku bai zama larura ba sai ku haƙura ki wanke kanki ki conditioning ɗinsa ki sa relaxer ki gyara gashin wani lokacin maza ma sun fi son haka din yawwa wannan shine gaskiya in ba ka ba kuma ku sa junanku sai mu koya wa kallon ku sai muku ko kuma ki sa mijinki ma ya miki ai mijin ma zai iya yin kitsan a gyara a koya masa kawai ya tuke ki kawai shikenan Allah ya sa albarka na'am
me tambaya ta gaba tace tana yi wa malam fatan alkhairi tace dan Allah ayi nasiha mijinta baya zuwa jam'i sallah asuba amma duk salloli yana zuwa so sannan tambayar ta biyu tace bai ayi wa maza wanda suke zaune a kasar Italy nasiha ina ga mijin nata a can yake ita da shi
to da namijin da yake Italy ko wanda yake Najeriya ko Gabon ko Ghana ko Kamaru ko Chad ko ina ma dai ku sani wajibi ne akan ku fita sallah ku fita asubahi dole ne gare ku ku fita sallah da asubahi da azhar da la'asar da magriba da isha'i duka salloli ne na dole wajibi ne a fita a je a yi kuma ki ga ya mijinki alama ce ta munafiki wanda yake kin zuwa sallar asubahi ko sallar isha'i alamar munafurci ne to ba mamaki wata kila mijin naki ko ke kike hana shi fita ma yana samun dogon bacci ne a ɗakin ki to sai ki dauki nauyin tashin sa ba karamin hadari bane kin fita sallar asubahi ba karamin hadari bane kin fita sallar asubahi laifi ne kuma babba sai ki fadakar da shi sannan mazaje ƴan uwa wanda kuke Italy musulmi ga matan ku sun aiko da takarda cewa wato ayi muku nasiha ina jin watakila suna kaunar ku da ku yi addini suna kaunar ku aikata daidai ba sa so ku halaka ba sa so ku tabe duk da cewa ita ba ta yi bayanin su mazan da suke Italy din akan me za a yi musu nasiha ba a ba sa kula da matan su ne a ba sa tsaro a ba sa kaza ba sa kaza ba ta yi bayani ba to mazan Italy musulmi muna muku nasiha ku kula da matan ku ku rike amanar aure ku kula da tarbiyyar ƴaƴan ku ku kula da raya masallatan ku da dukkan wasu activities na Islam da ake yi a cikin wato kasashen ku ku nisanci dabi'u da tarbiyya wacce take ba ta da kyau na kasar Turai wanda ba ƴan Italy ba ƴan America ƴan Ingila ƴan kowace ƙasa da cikin kasashen Turai din nan wato muna jiye muku tsoron tasirin tuwa da ɗabi'un wato waɗanda suke abokan zaman ku ba musulmi ba ku sani wato ku kuna da background na musulunci wani dama na aiki ne kai ku wannan ƙasashe to kar ku manta da addinin ku yanzu injiniya a jiya wani dan uwa yake gaya min cewa wato yayin mun waya a dazukan yayin mun waya daga America daga America ya kira ni yana cewa malam muna godiya kwarai da gaske akan wannan zamani da yazo ake yada karatutuka a social media da YouTube da sauran wurare yace mun ji dadi yace muna zaune a kasashen tura wannan yace sallah ma sai kaga dama za ka yi yace ba wanda zai maka wa'azi yace kai sallah ko kar kai sallah ko kuma kai kaza da sauransu yace imanin ka shi zai sa ka tashi kai sallah da asuba yace wani lokacin wallahi za ka zauna a inda ka zauna gaba ɗaya gidajen a cikin kafirai kake yace tsakaninka da gida da masallaci nisan ya isa yace sai ka hau mota sai ka yi tafiya ne sai ce kuma mala a kira al'asar yace in baka da imani wallahi ba za ka iya fita ba yace kuma duk wanda yake kasashen turai a irin rayuwar da yake kene yace amma karatutukan nan naku da kuke yi muna zaune kamar a gidajen ake in mun ji ana faɗa akan addini ana jan kunne akan ayi sallah a kula da azumin nafila ana tunatar da mu kwarai da gaske wannan wasiƙa ce sako ne daga musulmi da suke zaune a kasashen turai wani har yanzu yake gaya mu yace shi ya yi tafiya ba shi kam zuwa ya yi tafiya dan uwa ne muna tare da shi shi kuma a nan shi ma yace yace wallahi malam muna cikin ni'ima mu dai anan yace wasu kasashen da yaje na turai din nan da kasashen faransa da yace america england da wai da sauransu wanda dai yan uwa suna kallon mu suna jin mu su sun san abin da ake fada yace wallahi malam harkar wato daudu daudu din nan da neman maza din ne yace shi kan yana mamaki yadda ya ga malamai suna ta fada akan wannan abu yana ga ai mu ai anan ba ai yace amma a ce yace wallahi a fili a zahiri miraran ya ga namiji yana runguman namiji yace daga nesa ya hango su ya dauka mace ne sai da yazo gurin sai ya ga ashe namiji ne yake runguman mace na yake runguman namiji yace a gaban sa wani kurin wani ya jazib din wanda sa kawai sai abokin sa sai jira mai hannu a cikin gaban sa kawai sai rungume shi kawai a fili yace a gaban sa yace ya je wajen wani shakatawa da cin abinci da shan lemo sai ya tarar da kawai wato duk maza ne namiji ya danne namiji wannan ya danne dan uwansa yace suna sambantar juna suna abubuwa yace wallahi yace da gudu ida wa gida da ciwon kai yace duka wannan fa a kasashen nan na turai kasashen renon faransa da ingila da wadin sauransu yace akwai wurare da ake wannan nace gaskiya musulmin mu da suke rayuwa irin wannan kasashe ba karamin imani ne yanzu ba na sha fada a karatu ina maimaita malam wani lokacin wallahi Allah shine masani wato karfin imanin mutanen mu da suke kasashen turai din nan suke hakuri su zauna su rike addinin su wallahi malam jarrabawa da suke gamuwa da ita wato ta fita munan da muke zaune cikin fuli islam zan ce fuli ba wai ina nufin fuli dari ba amma dai in ka kwatanta da mu da su kamar dai mu a cikin musulunci muke dari bisa dari to ba karamin mai imani bane zai je zauna a cikin irin wannan kasashen kuma ya kokarin ya practice musulunci ka ga mace tana saka hijabi tana saka niqabi tana cikin kasashen nan kaga suna zuwa islamiya kaga suna halaccin masallacin idi wallahi ba karamin kokari suke ba da haka muna jinjina muku yan uwan mu da kuke kasashen turai kuke kokarin dabbaka musulunci dan challenges din da kuke fuskanta na ainihin wato dabbaka musulunci mu anan mu ba mu fuskantar su yace malam ga rashin makotaka wallahi yace akwai wurin da makocin ka fa idan ka yawai kai masa magana sai kai garaka wani daga ciki makocin ka abokin zama in yaga kullun kana masa abin nan kana masa magana sai ce ka takura masa kawai shi zai kaga ya buga 199 ko 999 ya kira yan sanda a zo ai abin nan
911
ko 911 ya kira yan sanda kawai me dalili ya takura me yasa zaka kai min magana wani yace a kasashen turai din nan fa yace wallahi saboda tsabar rashin makotaka a wasu wuraren yace wallahi malam sai dai kaga mutum ya mutu a gidansa an zo da yan sanda an balle gidansa bakin ciki ya kashe shi kawai saboda bai da wani dan uwa da zai je ya hira da shi kuma bai da wanda zai sharing damuwarsa da shi kuma rayuwa ce ta me ba ruwan kowa da kowa wai irin wannan rayuwar ake mana sha'awa mu zo mu irin kowa ba ruwan ba ruwa ba a makotaka ba kowa ba ruwan su kowa kawai sai dai kaga ambulance ta zo kawai wata kila an kira mutum a waya ba a samu ba ko kuma an ji wari ko wani abu sauransu sai dai a zo a dauke shi haka ya fadi ya mutu wani irin wannan ya ta buga dan uwansa waya ya ga bai dauka ba kuma mutum ne da yana kula da waya wallahi tallahi yana zuwa bayan yan kwadaki ina tabbatar maka da yaje wallahi shi ya tarar da ashe ya mutu ya fara kumbura Allah ya so da dan iya condition a dakin sa sai da yan sanda suka balle to wannan wace irin rayuwa ce rayuwa ce wacce take malam ba ta da dadi babu tausayin juna babu wannan to mutanen da suke rayuwa ba wadanda suke musulmi a kasashen turai ina ba karamin kokari suke ba gaskiya ko maganar taimako wai wai wani ya taimaki wani to a wasu wuraren gaskiya ana yi in Allah ya taimaka ana samu da ba musulmi din ba suna taimako sosai abin nan sauransu amma wai ka dora wani nauyin kanka a ina yace parking fa idan ka zo kofar gidan mutum gate din sa kai parking din motar ka misali haka yace kawai sai dai dauki hoton motar ka sai dai fira yan sanda sai dai ka an garkaje ka zo an tafi da kai rayuwar musulunci tana da dadi Allah ya raya mu akan addini so yan uwa musulmi mu ne muku nasiha duk inda kuke Allah ba ku ikon dabba ga addinin Allah kuma ya taimake ku ya tsare muku addinin kuma amma gaskiya kamata a jinjina musu suna kokari eh suna kokari Allah ya taimaka na
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai idan mace ta kifa gashin ta wanda ya fita binnewa ake ko konawa saboda sun ce abin ne sun ce a kona tace abin yake
binnewa ake ba a san abin da yake gangan jikin mutum a kona shi abin da yake gangan jiki kaman farce a kona shi ko gashin mutum a kona a binne shi sai a binne shi wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mahaifiyarta ce suka samu sabani da mijinta tace ya sake ta mijin yace ba zai saka ba shine wai mahaifiyarta take ce mata ta bar gidan idan ba haka ba har take cewa za ta tsine mata shine take neman shawara
to Hajiya yar uwa mahaifiyarki ta yi laifi mahaifiyarki ta yi kuskure Allah ya mata afuwa duk da cewa ba mu san uzurin ba ba mu san me ya hada ta da mijin naki ba amma bari mu bada fatawar ko shawarar haka a dunkule a bisa zahiri na farko bai kamata dan an samu sabani tsakanin sirki da sirka ba sirki ya shiga ya ce sai an sake mata wannan ba daidai bane ita mahaifiyarki ba ita aurenki yake hannunta ba mijinki shine aurenki yake hannunta aurenki yake hannunsa dan haka mahaifiyarki ba ta da hakkin ta ce mahaifiyarki ba ta da hakkin ta ce mijinki sai ya sake ki sai dai in akwai cutarwa akwai zalunci an tabbatar ana cutarwa ana zalunci to wannan za ta iya saka alkali ko wani malami ko danginki ko ƴan uwanki su ainihin wato saka baki mijinki ya sake ki idan an yi a gyara abin ya ki gyaruwa to amma har ta ce miki ko a sake ki ko kuma ta tsine miki albarka magana ta Allah magana ta gaskiya wannan ba daidai bane kuskure ne bai kamata to sai ai ba ke ne auren yake hannunki ba ba hannunki auren yake ba mijinki shine auren yake hannunsa to kuma shi bai sake ba to da wanda dalili za a tsine miki albarka da wanda nini za a la'ance ki kuma wannan tsinuwar koda ta yi fa koda ta yi tsinuwar koda ta yi la'antar babu abin da zai same ki la'antar ko tsinuwar ba zai same ki ba ba zai kuma shafe ki ba dan ko ba laifinki bane kuma iyaye su daina irin wannan ɗabi'a ta ainihin wato dora wa ƴaƴansu abinda ba su cancanta ba ko kuma abinda yake bakin su bane su magana sa so lan mana su muna kira ga ainihin wato iyayen yara musamman waɗanda har girma ya kai ba ni sunan shi suka kai ga aurar da ƴaƴansu to don Allah su daina tamfarin su daina shiga cikin sha'anin auren ƴaƴansu suna ainihin wato kane-kane har ma mutum ya ce idan ba a sake masa ƴarsa ba za ka tsine wa ƴar to inda a ce sakin a hannun ƴar ne ita ce take iya yin sakin to da dama-dama amma tunda ba ita take yin sakin ba ai ba daidai bane akwai zalunci a ce wannan a ce wai idan ba a sake ta ba za ki tsine mata albarka to idan mijin ya ce shi ba zai sake ba in mijin ya ce shi ba zai sake ba to laifin ƴar ne ai ba laifin ƴar bane kar ki manta ke wannan suruka ke wannan uwa annabin rahama yana faɗa cewa duk matar da ta ainihin wato roƙi mijinta ya sake ta fi ghairi ma ba'sin haka kawai tace mijinta ya sake ta ba tare da wani dalili ba to ko ƙanshin aljanna ba za ta ji ba kuma ana jin karshen aljanna ne a tafiyar shekara 500 tsakanin mutum da gidan aljanna dan haka gaskiya wannan tunani ne ba na daidai ba tunani ne ba mai kyau ba tunani ne wanda yake na kuskure amma wannan matsala dole sai an kai ta ga alƙali dole sai an kai ta ga iyaye dole sai an kai ta ga yan uwa wanda su ne ya kamata su saka baki a ciki a kubutar da wannan baiwar Allah daga cikin wannan yanayi da take ciki na damuwa tunda yau ga uwarta ta ce za ta tsine mata albarka akan wai idan aurenta bai mutu ba Allah shiryar da wannan uwa Allah ya ganar da ita shi kuma mijin shi ma muna masa addu'a Allah shiryar da shi Allah ya ganar da shi Allah kuma ya dora mu akan daidai wallahi a'lam
kuna saka da alfeli mai tambaya ta gaba ita ma mijinta ta kawo tsara tace kullun suna samun matsala ya abu ya kike ya kicinewa tace saboda yana kula-kulan mata ne ya kula waccan ba jirwa gobe ya kula waccan so kuma take cewa tace daina bata musu lokaci duk tunda ya ce ba aurensa zai yi ba ba aure zai yi yanzu ba so shine take cewa ya daina bata musu lokaci to amma abin yana bata mata rai take cewa to dan Allah a masa nasiha a bata shawara
na sha ga yawa mata larura da ake ciki halin da ake ciki yau na yawan kula mata din nan wato wata fitina ce da ta shafi a karage mana yawan kula mata din nan wata fitina wata yawan kula mata fitina ce yau da ta shafi maza da yawa da yawa daga cikin maza suna da matsalar kula mata chatting da mata hotunan mata magana da matan banza da na halal da na haram din duka so wallahi ina gaya muku iyayena mata duk matar da tace zata nuna damuwarta da bakin cikin ta da waye sai dai hawan jini ya kama ki inde wannan bazan wannan zamanin ne sai waɗanda Allah ya kubutar da yawa yau daga cikin maza Allah ya kare mu har waɗanda za ka suna da alamar salaha ko da alamar addini ko abin nan zaka ga harkar hira da mata da abin da mata din nan wato ba karamar musifa bace ba Allah yayi ki lallaba mijinki ki ci gaba da yi masa nasiha ki dora shi akan turba ta kwarai hada shi da malamai su yi mai nasiha kuma ki ci gaba da gamsar da mijinki da abinda duk mutum kwarai kamata ta tayi wa mijinta wala Allah ya rage dan ku din ma ba kirki bane da ku wani lokacin mace sai ta zo ta wulakanta kanta a gaban mijinta baki da tsafta baki da hira mai dadi baki da kulawa da jikin baki gyaran jiki baki tsaftace jikinki baki kulawa da jikinki to maza dai ba sa sha'awan ku sun fi sha'awan na waje ba wai ina goyen bayan su ne akan abin da suke ba amma idan bera yana da sata da dawa ma tana da warin tsiya wani lokacin yanayin ku da rashin kulawan ku musamman mace idan ta aure namiji ta shekara 5 6 7 ta tare yaya ai gani take kai bai da bukata a danta bai da bukata kulliyar tana ga kai ta zama maka karfin kafa haka za ta zo ma tunkus babu wani kulawa ba gyaran jiki wallahi ba ku gyara ba za ku ta ganin bakin ciki da bacin rai a cikin gidajen ku wanda wannan kuma ba abu ne mai dadi ba kuma abu ne da zai ganan muku da bacin rai da bakin ciki a cikin rayuwar ku ta aure Allah ganan da mu wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma dai tace mijinta kullun ita a cikin chat yake ta tallafa ta tace Instagram Twitter Facebook WhatsApp ya shiga wannan ya fita wannan tace ko hira ake da shi sai ya shiga waɗannan abubuwan tace ko tashi yayi daga bacci kafin ya tako a gado sai ya shiga wannan yace tace hadda mata yin wannan chat din yake a dakin ta tace ba ta jin dadin hakan tace dan Allah ba ta shawara
to wannan mijin laki kam Allah dai ya sauke Allah sa ba kuma wato abun yayi yawa gaskiya amma fa abin da ta faɗa gaskiya ne da yawa maza wannan masifa wannan zamani wannan ci gaba da aka samu kafafin sadarwa wannan wallahi ba karamin illa suke yi a harkar rayuwar aure ba wanda nasu a samu wani mai research ko a jami'a ko university ko masu research su rubutu akan impact wato illa da tasirin social media din akan lalata zamantakewar ma'aurata da kashewa mata hakkokinsu na kulawa da su a cikin gidaje wannan ruwan dare ne malamin mijinki yana yi bai kyauta ba abinda yake yi bai kamata ba to haka zaki ta hakuri ki ta lallabawa ai sai addu'a mazaje ku ji tsoron Allah mazaje ku rage wannan chat din a cikin gidajen ku kula da hakkin matan duk namijin da ya mai da wayarsa ita ce matarsa sai Allah ya tambaye shi duk namijin da ya mai da wayarsa ita ce abokiyar hirarsa ka bar matarka ta sunna ka watsa kashinta ka zo kana danne dannan waya yanzu wannan ka duba musifa ina farkawa daga bacci mai kunyi azkarin kwanciya bacci waya Instagram shi ko Telegram wallahi ya zama musifa in yana cin abinci shi yake in yana zaune shi yake in ya farka to wallahi haka abin yake malam sallar juma'a yau ana hudubar juma'a fa wallahi an kawo kukan akwai wadanda ana hudubar juma'a liman yana ihu yana ayyuhan nas ya ku mutane ita kullu shi ko yana fidda da dannan waya azu abu ya zama bala'i abu ya zama musifa Allah shire miki da mijinki Allah gyara miki shi amma ki ba hankali ba mijinki ne kadai ba Allah dai ya sauke Allah ya bamu ikon tuba Allah ya bamu ikon gyarawa na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita ce tayi rashin lafiya cikin wannan Ramadan din har ya zama bata san ma inda kanta yake ba
na'am
to wai matsalar ta da ta warke sai ta rama azumi guda biyu to amma wai ta manta adadin azumin da ta sha to tace gashi har yanzu an shiga wani Ramadan din naga san da ta rubuto tambaya a cikin azumi ne
to shi wani lokacin in za ku yi tambaya ya kamata ku rinka auna abubuwa yanzu kin kwanta kin rashin lafiya amma baki san sati nawa ce kwana nawa ce ba baki da miji baki da dan uwa ba wani dangi a kusa da ke ke kai kike yi ciwon ba ki kata wai me yasa kuke mana irin waɗannan tambayoyin ne dan Allah
to gashi dan dai
yanzu kai wani uzuri zaka bata a ce mutum ya kwanta dole an yi jinyar ta kuma alamu yana nuna wannan mata aure ne to in ke da ki iya tunawa ba saboda toshewar basira ki da kwalwoki to ki dan mai mijin ki mana kwana nawa kike yi sati nawa kike yi da haka zaki rama azumin kan nan gaba ɗaya ki kiyasta kuma daga yau na gaya miki sai kin tambayi waɗannan mutanen da na faɗa zuwa wani sati ki sake rubuto mana tambaya
ai ba a tambayar ba ma wai da sai fara azumin bi ta kawai ta iya ramawa ya zama ba ta da lafiya ba za ta iya ma ci gaba da yin azumin
to biyin wace ta rama bi ashe ta san tayi jinya ya fi kwana biyu kenan
ya fi kwana biyu
neman sauki take wannan matar fa gaskiya
kuma take tambaya wai ciyarwa za ta ko
ki dai ki jinya in kin yi lafiya kin warke kira mu azumin
adadin kuma
idan ciwo ne
yawa
na'am
zama ta irga
eh ta irga ta ga tsammanin ta kwana nawa kai ciwon da ba a rama azumi malam suna yawan tambaya shine dawwamamman ciwon da ba a tsammanin warkewan sa yau ko gobe ko tsufa shekaru amma duk ciwon da an sha magani za a yi treatment ya warke to irin wannan ciwon fa ana jira in an warke a rama azumi wallahi ala
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana so a mata bayani a addini to wai mijin su ne in dai ɗaya su bi ne ko su uku tace in dai ɗaya daga cikin sai tafiya to in har lokacin da ta dawo sai da ta bari magariba ta yi ta dawo bayan magariba to ba zai kwana a ɗakin ta ba zai tafi ɗakin ƴar uwarta sai bayan yayi kwana biyu sannan ya dawo ɗakin ta to shi ne take tambaya addini ne ya faɗa hakan ko menene
a'a ba addini bane ra'ayi ne na mijinki da san zuciyarsa kawai ra'ayi ne na mijinki da san zuciyarsa amma idan ya zaunar da ku da ke da kishiyarki kuka yi yarjejeniya kuka yadda a haka cewa duk ranar da kuka yi tafiya in kika makara baki dawo ba to ba zai kwana a ɗakin ki ba kuma sai ya kwana biyu a ɗakin kishiyarki kuka ce eh kun yarda to shikenan almuslimuna ala shurutihim yawa in dai har kun yarda da yaddar ku akai wannan ba laifi idan ku ba da yaddar ku bane to gaskiya wannan tsarin sa ne kawai lissafin sa ne sai mai nasiha ji tsoron Allah ya gyara dan kada ya shiga cikin iyalinsa Allah ya gane da mu ke kuma ki ji tsoron Allah ki daina makara ki rinka dawowa da wuri wannan yana nuna cewa mijinki yana so ki ainihin wato rinka dawowa da wuri Allahu akbar
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa miji ne shekara hudu bai kusanci iyalinsa ba. An ta masa magana bai sai ya ce babu komai. Shine take tambaya wai shin aurensa yana nan ko kuma
akwai auren su man tunda bai sake ta ba bai sallame ta ba amma ya zalunce ta tunda ba rantsuwa yayin ila'i yayi ba ba menene yayi ba babu wani jihari tsakanin su ba komai kawai dai ya zalunce ta in bai da lafiya ne je nemi magani in ba shi da lafiya je nemi magani kawai shine abin da yake dacewa wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi ni tambaya ta gaba tace tana yi wa malam fatan alkhairi tace idan mutum ya nemi auren mace ya bada sadaki ya halatta wai idan ya zo zance ya taba jikinta ko ya mata kiss tace saboda hakan ya faru da ita a dalilin haka ta ki yadda mijin ya janye
bai halatta ba
tace tambaya tana da laifi ko
bai halatta ba duk wanda ya dauki ya bada sadaki bai halatta ba wanda ya bada sadaki ya je ya taba jikin mace dan bada sadaki ba daurin aure bane bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba idan kin ga ya halatta ya taba jikinki an ji an yi daurin aure da salatin annabi kuma Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka da kika hana shi baki laifi ba daidai kika yi daidai kika yi in ya nuna damuwa sa kuma to bai je makaranta ba ko bai ilimi ba da yawa muna samun cases din wasu cases din miko yar 50,000 din su a matsayin sadaki su zo su lalata yar mutane daga baya tsallaka ya gudu baki ji shi akwai ina ba sai a wani ta ya tabi ya barki ku daina barin maza suna zuwa suna taba ku ko dan an ba da ke ko dan ya ba da sadaki ko ya kawo laifi ko ya mai wai dauke ke tafi da ke je lalata ki karki yadda sai an daura aure Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah wai ina da ina mutum in zai aure mace wai ina da ina ya halatta ya gani a jikinta
to ya zo a hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wani cikin mutanen Madina cewa ya zo neman aure yace da shi fanzur ilai haka kalle ta haka annabi yace ka kalle ta malamai da su zo sharhin hadisin ka kalle ta inda ya halatta ka gani inda ya halatta ka gani ma'ana banda al'aura wanda take mughallaza akwai al'aura mughallaza akwai al'aura wacce take ba mughallaza ba kamar farjinta kaga wannan al'aura ce mughallaza ko kirjinta ba za ta kwabi riga ba ba za ta turara ba da sauransu amma ya halatta ya ganta ma'ana ya ganta a cikin dan kwali ya ganta a cikin sutura shine abin da ya halatta ya gani za ta iya ganta a tsaye ya ga bayanta ya ga gabanta amma a cikin sutura an samu wata fatawa wacce take tana da tsanani kwarai da rauni a wajen malamai Ibn Hazm Allah ya rahama gare shi yace ai annabi cewa fanzur ila ko ina ma zaka iya gani a jikinta to amma dai malamai ba su goyi bayan shi ba gaskiya malamai ba su goyi bayan shi ba so inda zai gani bayan sutura ne zai gani bayan sutura ne zai gani wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa mutum biyu ne wai suke gaba a yadda ya faɗa to amma idan sun haɗu ɗaya na yi wa ɗaya magana shi ɗayan sai ya amsawa shi ne ake tambaya ya matsayin haka
to gaba dai mutane ya kamata ku sani haramun ne gaba a musulunci haram ne kuma ya zo a hadisi Allah yana yi wa mutane gafara ya musu afuwa banda wanda suke gaba da junansu akwai lokacin da Allah yake saukar da gafara ya saukar da afuwa Allah zai ce mala'iku banda wanda suke gaba da junansu da haka sani in kana fada da dan uwanka ba kwa shiri to baka samu wannan rahama da ubangiji yake ba ruwa da dai ke na biyu hadisi ya zo cikin sunan ibn Khuzaima Allah ya masa rahama cewa duk wanda dan uwansa yayi masa sallama bai amsa ba to wanda suka fi shi suna amsa masa sallama su ne mala'iku da haka an ce ka ci gaba da yi wa dan uwanka sallama assalamu alaikum assalamu alaikum da mun yi a tsakanin ku ai sallama ne to kai mai sallama ko ya amsa ko bai amsa ba karka damu kai masa sallama idan bai amsa ba wanda suka fi shi a wajen Allah mala'iku suna amsawa ka kai gobara titi shi bai amsa maka ba mala'iku sun amsa mu shine da asara shine da tabiya kai kuma da nasara insha Allah Allah dai dai tsakanin mu dam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace ana bin shi ko ana bin ta azumi guda daya wai ga Ramadan ya zo kuma birama baya zai sannan tambaya ta biyu take cewa wai shin kwana nawa ne jinin yake
to wanda ake bin sa azumi ramadan ya zo shikenan sai ramadan din bayan an gama ramadan sai rama azumin da ake bin sa kwaya ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko ma nawa ne dai eh babu damuwa sai ya rama wasu malamai Allah musu rahama sun faɗa cewa duk wanda ya saka cibiyar rama azumi ba har wani ramadan in ya zo na kansa to akwai aiki biyu akwai ramuwa da ciyarwa suna ba da wannan fatawa saboda maganin mai taurin kai maganin wanda yake mai sakaci akan rama azumi har azumin ya sake dawowa bai rama ba to zai yi ciyarwa kuma zai rama wasu malaman sun faɗi haka Allah musu rahama da haka ko da ku dai su malaman su ba da fatawa wasu kuma sun tafi akan a'a abinda shari'a tace zai irama ya yi istighfari akan jinkirin da yayi sai kuma ya rama wannan azumi da ake bin sa abu na biyu jinin biki kwana 40 ne jinin haihuwa kenan kwana 40 ne kanatin nufasa'u taq'uduna ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ɗaya da cikin mata take faɗa magabata mata suna zama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna jiran jinin biki jinin haihuwa kwana 40 in bai dauke ba amma ma'ana ana nufin mafi tsawon kwanakin shine kwana 40 amma zai iya dauke a sati biyu wata ma kwana ɗaya take wata kwana goma wata kaza da sauransu duk yana iya faruwa wallahu ta'ala
a'lam
Allah ta ga kai ne tambaya ta gaba take cewa tayi sahur ne to tana da yin as-salatu kuma yace ta mayar da abincin da take shine take tambaya ko tana da azumi
azumi yana nan amai baya kare azumi in dai ba hadewa akai in an hadiye ne to azumi ya kare amma in ba hadiye ba azumin ke yana nan na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta wai ta dinga yin sallar asham raka'a hudu ko biyu sakamakon tana da juna biyu wanda ya tsufa sannan take tambaya za ta iya yi azumi
ya halatta ki iya da mun abin da zaki fa taqullaha mustafa'atun kowace a cikin ku mata ai an yi kokari haka abi ne ka samu Allah sa mata albarka hudu ne Allah sa mata albarka kuma daman in mutum zai iya yin sallah ta nafila yana da yanci ko lafiyar sa kalma zai iya yi a zaune amma yana da rabin ladan wanda yake a tsaye amma ke da kike kina da larura kina da ciwo to zaki yi a zaune kuma Allah zai baki cikakken lada saboda ai larura ce ta hana kiki yi a tsaye wallahi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shawara take nema ba mijinta tace bai dage ta da komai ba abinci sutura da duk gawainiya amma matsala ce tace wajen jima'i ba ya gamsar da ita sannan ya ce mata yana neman magani to amma abin tun baya damun gaskiya abin ya fara damun ta tace Allah ya saka da
to amin kin shiga kaddara kin fada hannun kaddara na farko dai mijinki bai miki ƙarya ba ya gaya miki yana neman magani ba shi da lafiya kenan ga ci ga sha ga kunin zama ga komai ga lura ga kulawa amma babu miji a shimfiɗa to wannan shawarar farko ki ci gaba da haƙuri a ci gaba da addu'a Allah ya ba shi lafiya a dage ki taimake shi ke kan ki da neman maganin a dage a nemi magani Allah ya sa a dace ku ci gaba da zama haka muka fi so haka muka fi zaɓa kuma haka muke ba da shawara abu na biyu idan kika ga akwai cutuwa zai iya taɓa miki mutuncinki zai kai ki faɗa ga aikata albasha ko za ki cutu to in kin ga ba za ki iya ba tun da ya zama ba yi da lafiya sai ki nemi ya sauke miki tun da kina da uzuri da ki je ki zina ko ki faɗa cikin halaka to gunda ki nemi ya sauke miki muna kira ga maza ya kamata su sani cewa harkar alaka da mata dinnan jima'i fa wani abu ne na dole a rinka yi musu shi saboda zaman lafiya na farko dai shari'a ne addini ne kuma sauke nauyi ne ya kamata namiji ya sani cewa dolensa ne wajibi ne kula da haƙin iyalinsa ya sauke musu nauyi kamar yadda kai ma dolenta ne ta baka dama karka je ka yi zina karka je ka aikata barna maza ku daina cewa ko ku daina ganin cewa saduwa da iyalinku wai wata alfarma ne kuke musu a'a haƙƙi ne na aure haƙƙi ne na shari'a in ba haka ba za a bar gidaje su lalace mata su yi yawo suna aikata barna da fasadi a bayan gida ba a sani ba saduwa da mace yana ƙara mata lafiya yana ƙara mata kwarjini yana ƙara mata nishadi matar da ba a saduwa da ita tana zama cikin wani kunci a cikin gidanta koda bata fada ba psychologist wanda suka san dabi'ar dan adam idan suka ga mace ta shiga wani damuwa aka kasa gane damuwar ta idan matar aure ne ana tambayin ta shin mijinki yana sauke miki na haƙƙi na auratayya idan tace a'a to daga nan suke gano zaran bakin zaran cewa dalilin da yasa ta shiga wannan damuwa shine rakin rashin sauke mata wannan nauyi bincike ya tabbatar da masana suna faɗa ko ciwo mace take tana rashin lafiya ko na zazzabi ko wani larura haka idan miji yayi alakar aure da ita tana samun relief tana samun sauki ba ga mai ciki ba ga wacce ba ta da ciki mai ciki ma wanda suke da juna biyu akwai amfani kwarai da gaske mai ainihin wato ciki mijinta ya rinka alaka da ita muna yin wannan bayani ne saboda wasu mazajen idan matarsu ta dauki ciki sai su kaurace mata wannan kuskure ne ba daidai bane a ce da mace ta dauki juna biyu sai ka kaurace mata ka zalunce ta ka cuce ta ka shiga hakinta balma a wani lotan a wani zubin a wani yanayi matar da take da ciki tafi bukatar namiji sama da wanda ma ba ta da ciki yana sauƙaƙa musu haihuwa yana kuma rage musu radin haihuwa yana ƙara musu karsashi da nishadi sannan kuma baya wani cutarwa sai dai in ya zama ya huce ka'ida sannan kuma lafiyar jikin mace lafiyarta yana da alaka da jima'i da kwanciya da mai gidanta yake da ita wani lokacin mata suna yawan ciwon mara sosai wannan ciwon mara bincike ya tabbatar da cewa ruwan maniyyi ne ke haduwa ya taru wanda ya kamata a ce ya fita ya kamata a ce an yi tasarrufi da shi to bai ba sai yake accumulate yana haduwa to sai kunkume mata sai ya zama ta shiga damuwa ce ta ciwo alhalin mijin wato ba na sunan shi shi bai sani ba matarka tana ta ciwo kuma ga maganin a hannunka baka yaye mata ba shi yasa wani lokacin zaga mata an suna jinin al'ada suke cike da bacin rai da damuwa masana masu bincike suna cewa ai a wannan kwanakin da suke jinin al'adan saboda namiji baya saduwa da su to sai ya kara musu damuwa kan damuwa shi yasa yawanci in mace ba tana al'ada zaga ta cikin bacin rai saboda ba miji a kusa da ita an hana yi alaƙar aure da ita shi yasa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace isna'u kulli shay'in illa nikah idan mace tana al'ada komai ai da ita amma banda saduwar aure nana Aisha take cewa ina yin al'ada annabi ya sani kunzugu in daure inda jini yake zuba tace yayi komai da ni banda saduwar aure ka duba yadda annabi ya warware matsalolin zamantakewa na mutane a cikin gidajen su amma ba tare da sun farga sun gane ba dan haka ku kula ke ma ki kula lalle hakkinki ne hakkin saduwa hakkin jima'i ki yi hakuri in zaki iya hakurin in kuma zaki iya yi wato hanya mafi sauki da lalama sai a ainihin wato sauke mata akwai matar da ta samu matsala mai gidan ya zama ya yi collapsing ka san namiji yana iya mutuwa yana rayu mutuwa ya gamu da wani ciwon da kwata-kwata ba rike saduwa da mace ba Allah kiyaye ciwo yakan jawo larurori musamman yanzu malam mazaje da suke fama da hawan jini mai karfi da ciwon suga mai karfi wannan yana da tasiri wajen rage namiji sosai to wani yana iya collapsing gaba ɗaya ma wani ba Allah ciwo ya same shi ta yadda ba zai iya saduwa da mace ba sai ya same ta matarsa ya ga tana da karancin shekaru uwar gida dai yace to kai kan dai mun riga mun taho gangara muke tace yace ke go mu kaddara mu mutu tare a haka tace babu damuwa ni zan iya hakuri ya duba amarya ne karamin shekaru yace to kefa tace magana ta Allah ba zan iya hakuri ba bata koye masa ba tace magana ta Allah ina son ka ina kaunar ka amma ba zan iya wato diban waɗannan adadin shekaru da ban san yaushe zaka warke ba ba ni miji a kusa da ni mai gida ina jin tsoron kar in hayince ka ina lalata da direbobinka mai gida ina jin tsoron kar in hayince ka ina lalata da yaran gidanka ina jin tsoron kar in hayince ka in na je makaranta ko kawaye su hadan da wasu ai hakuri a sauke min kawai in je na aure yace ba laifi ya mata isani ne hali ne ya hada mata dan abun duniya da arziki ya mata duk abin da zai mata yace to tace nagode ta tafi ta je ta auren ta abinta to kaga wannan ya kamata mutane a samu wato menene shafafiya a samu clarity a rinka fito da abubuwa a fili kar ku zo ku bar matan ku suna cikin kunci suna cikin wahala duk wanda ya san bai da lafiya ya ga matan sa bai da lafiya ya ci gaba da bata hakuri wanda ya san ciwon sa ba na warkewa bane to ya bata zabi wallahi ta'ala alam
la saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ba a san Najeriya suka ba suna bibiyar karatu cikin ka da sauran malaman sunna suna amfana kwarai da gaske kace Allah ya saka da alkhairi yace tambayar sa shine wajen gaisuwa kun san cewa a shari'a ba a so a durkusa har kasa a gaida mutum to amma tsofaffi musulmai idan an gaya musu idan ba a tsubuna an gaishe su ba sai su ce wai rashin kunya ne so shine yake tambaya wacce shawara za a ba ta wacce hanya za ta bi wajen fahimtar da wannan mutane tsofaffi cewa in al'ada ta haɗu da addini ana ajiye al'ada a ɗau addini wacce shawara za ta bi wacce
to Allah ya muku albarka Allah ya ƙara mana fahimta wannan yana nuna wani abu yana nuna kaga hatta ƴan uwanmu da suke ƙasashen waje ƙasashen turai suna neman ilimi kuma suna bibiyar yadda abu yake gaskiya ne a shari'ar musulunci gaisuwa ta shari'a ita ce wannan assalamu alaikum assalamu alaikum ka bani hannunka in baka hannuna ya zo hadisi sahihi Imam an-Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin cewa idan mutane suka zo gaisawa kafin su rabu fa lokacin da suka haɗu hannun su nan kafin su rabu Allah ya yafe musu zunubansu gaisuwar musulunci ita ce musafa da assalamu alaikum durƙuso sunkuyo tsuguno kwanciya rubda ciki duka wannan al'adu ne na mutane daban-daban da ƙabilu daban-daban dairin da ya sauna ake nawa ne barka da yamma wannan duk haram ne haramun ne ba a sunkuya wani wajen gaisawa kowaye kowane ne shi ya ce maka kowaye duk duniya in akwai wani ɗan adam da ya cancanta a yi masa wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ko ɗaya ba a taɓa samun wani sahabi ba da zai zo zai gaida annabi yana sunkuya ko yana durƙusawa dan haka durƙusawa al'ada ne mara kyau sunkuyo wasu ma ƙabilun kwanciya ake flat ma wannan haramun ne sannan muna kira ga ainihin wato wurare na manyan mutane da ake zuwa ana wato manyan mutane da ake zuwa ana gaishe su to gaskiya ya kamata su ba ni sunan shi su dora mutane akan ɗabi'a ta kwarai to abu na biyu shine ita wannan kaka ta ku ko iyayen nan naku sai a kai shi makaranta ko a yi musu bayani cewa ga abin da shari'a ta ce amma kar a yi musu abin da yake ya saba wa Allah eh kar a yi musu abin da yake ya saba wa Allah a ci gaba da yi musu bayani a yi ta hakuri za su yi zagi za su yi fada za su yi an yi rashin kunya amma a dora su akan sunna shi ya fi akan a dora su akan gargajiya ko al'ada kuma mu iyaye ya kamata mu sabar wa 'ya'yanmu muna gaishe su muna musafaha da su sannan kuma muna gaisawa akwai abin da ya fi maka irin kai musafaha da mahaifiyarka ku gaisa da wai akwai wanda na gani ya zo zai gaisa da mahaifiyarsa suna gaisa ya yi karatu ya yi ilimi ba wallahi ba wulakanci ba ne ba renin wayo ba ne ba wani abu ba ne wani ya zo zai gaisa da yayarsa sun yi musafa sun gaisa kafin ku rabu Allah ya kai saboda ai ba wannan ɗinka ba ce ba aure tsakaninku da sauransu saboda haka ya kamata a kula a yi gaisuwa ta shari'a durƙuso ba addini ba ne sunkuyo ma haka kwanciya ma haka rubda ciki ma duk wannan duk haramun ne a wajen gaisuwa assalamu alaikum assalamu alaikum shi ne gaisuwa na daidai wallahi
Allah ya sarka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai karatun qur'ani a cikin sujjada kamar ta ji an ce an hana to shine take tambaya wai har addu'o'i wanda suka zuwa qur'ani irin su rabbana atina fid dunya hasana
lalle ya zo a cikin hadisi sahihi manzo Allah ce inni nuhitu sallallahu alaihi wasallam an aqra alqur'ana sajidan aw rak'an an hana ni in karanta alqur'ani ina mai sujjada ko ina mai ruku'i haramun ne karanta qur'ani a sujjada haramun ne karanta qur'ani a cikin ruku'i abinda malamai suka ce addu'o'in da suka zo rabbana atina to sai a gyara sai a ce allahumma rabbana in ka kara allahumma to kaga ai ba abu da ba ce yawa allahumma rabbana sai a kara dan kalma guda ɗaya shikenan sai a karanta su a haka wallahu ta'ala a'lam amma in ba a gyara su ba to haddasu din gaba daya tunda su ma qur'ani na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su bi ne a wajen mijinsu to duk sanda ya mata siyayya idan ya biya ta ɗaya gidan waccan uwar gidan sai ta buɗe abin da aka siyo ta ci sannan a kawo wa ita wannan ɗin ragowa shi ne ta ce ita wallahi amma ba ta taɓa yin haka ba to abin gaskiya yana damunta shine take neman shawara
tunzu kaza wannan wannan magana ta gaskiya nan ba daidai bane wallahi wato ni ban san me yake damu wato wasu maza akwai rauni wasu ma Allah ya sa mu fi karfin matan mu mallan inda wannan abu dai ba za ka cika baki ba Allahu alam ne karanta tambayoyin ma ba san me ake cewa lamar mata ne sai dai addu'a gaskiya maza ya kamata ku ji tsoron Allah yanzu dai dai ne mallan ka dauko abu zaka kawo matarka dai matar sai ka bari saboda tarena ka ita wacce matan uwar gidan tarena ka ta bude abinda ka kawo wacce sai ta dauka ta ci ta rage sauranta akai wannan zalunci ne wallahi jinka idan kismutun biza ba daidai bane miji ke yana kan kuskure abin da ba daidai bane ke dai karki kuskure ki taba nata amma ki gaya masa baki aminta ba baki yadda ba ki gaya masa in dan ke ya fiyo to bai kamata ya kawo miki sauran wata ba ya bata nata ya baki naki idan ku ke kadai yake siyo wa baya siyo mata to ki ce in yazo ya raba gida biyu ya bata rabi ya kawo miki rabi amma nan kuskure ne ba daidai bane kuma gaskiya din namijin da ya bari ana aikata irin wannan a gidansa to ya gayyato rikici gireda ne rushe gida ya dauko dan wata rana sai sun yi fada tsakanin su kuma kai kanka darajarka da kimanka ta sauka a gaban matarka don za ka ga cewa baka isa da gidanka ba da yawa mun sha fada a karatu ba wai ƙara aure ba da yawan mazaje akwai wanda wallahi suna zuwa su ƙara aure amma ba su isa ba da gidajen su duk wanda ya san bai da power a gida duk wanda ya san da zai iya controlling mace ba duk wanda ya san da zai iya tsawatarwa a gidansa ba kar ya je ƙara aure in baka ba za a ji kunya wallahi ba sha'awa kawai ta saka je ƙara sai ka zama namiji sosai wannan in anya ba za ka daka tsawa ka ce ba haka ake yi ba kuma dole a bi ka wannan shine namiji ba ka zama sabaloto ba haka ka daga kanin ban san ya zance da kai ba Allah shiryar da kai Allah ganar da kai ne gidanki yana kan kuskure ba daidai ba amma ki lallabe shi dan kar ma ya zo ya zuciya kuma ya daina kawo kan sauran ma kuma Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma ana bin ta azumi guda hudu ko amma tana fama da ciwon kai wai migraine a yadda ta faɗa so idan dai ta zo rama azumi in dai ta dau azumi ba abin da yake taya mata wai da wannan ciwon sai yunwa so shine take tambaya za ta iya ciyarwa saboda ko kuma za ta jira har sai lokacin da ta warke ba san lokacin warkewar ta ba amma sannan take tambaya suwa ya kamata ta ciyar sannan ta ce mutum ɗaya ne ko mutum daban-daban sannan ya adadin abincin da ake ciyarwa
to duk ciwon da zai ba a san ranar da za a warke ba ya halatta a ciyarwa a kan shi mun sha faɗa mata muna bayani da maza duk wanda yake da ciwon da dawwamamman ciwo ne ba a san ranar warkewarsa ba kuma ba zai bashe azumi to ya halatta ya ciyarwa shikenan abu na biyu miskini mabukacin abinci fakiri talaka shi ake ciyarwa wanda in an bashi zai ci yana bukata me adadin abin da ake ciyarwa abincin yini abincin da mutum zai ci a yini ya koshi shine abin da ake ciyarwa sannan kuma ya halatta mutum ya duba adadin miskine haka ya raba adadin azumin sai ya rarraba musu ko ya hada mutum goma ya basu wanda ya bashi na kwana kaza wanda ya bashi na kwana kaza ba laifi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce Allah malam ya ba ta shawara tana kubuciya wai ta danyi dauke-dauken kayan mutane shi ne take tambaya abubuwa da dama na kayan mutane shi ne take tambaya Allah zai yafe mata sai tambaya ta tabbatacce akwai wani kawun ta daddeba masa kaya ko kuɗi ba ɗaya ba ba biyu ba abin yana damunta shi ne take tambaya za ta iya roƙa Allah ya yafe mata saboda a yanzu ma ba ta da halin da za ta iya biyan
wannan to matsala ita ce gaskiya duk wani haƙƙi da ka sani na wani mutane ya kamata ku gane ga'ida ne Allah yana iya yafe wa mutum komai amma ka'idar shari'a shine duk haƙƙin da ya shafi na wani to sai ka mayar masa da wannan haƙƙin kamar yadda malamai Imamu Nawawi Allah ya masa rahama da sauran malamai fiqh sun yi bayani akan sharadin tuba idan kayan wani ne in haƙƙin dan adam ne in kana li adami to sai ka dauki wannan haƙƙin da ka dauka ka mayar mashi da ka dauki dauken da kika yi idan kina karamar yarinya ne a lokacin baki kai munzalin balaga ba to da sauki tunda lokacin ba littafi a kanki wanda shi ma kamata nauyin yana kan iyayenki su biya idan kuma kin balaga kin girma ba ni sunan shi kika yi ta yin wannan abun to duk wanda yake raye to ki nemi sahalewansa ki nemi yafewansa ki nemi afuwarsa a aika masa a ce lokaci kaza na dauki kayanka kaza 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 ina neman yafiya din yanzu ban da hali kawun nan naki tun yana raye bai mutu ba tura masa a takarda ke ce da na da dauki kayanka ina neman ka yafe ba wani damuwa idan ko mutum yace sai an biya shi to sai ki ce Allah ya taimake ni na biya ka sai dai idan ko mutum yana da ciwo ne akwai wani ciwo da ake da shi na sata ciwon sata wannan ya kamata mutane su kula mutane su kula akwai ciwon sata shi wannan ciwon haka kawai idan mutum yazo ga kan wani sai ya dauka amma ba wai dai yana cikin bukata ba kuma ba lalle yaje amfani da shi ba na manta sunan ciwon da turanci na manta sunan ciwon da turanci amma yana da kyau mutane su gane ana bada labari akwai cikin manyan mutane wata sarauniya cikin sarakuna na duniya da aka mada tana yarinya tayi wannan ciwon in ta shiga shago ba a kama ta kawai an san ciwo ne larura ne amma daga baya kuma ta daina to ba mamaki Allah ya jarrabi mutum da mata ne dauke dauke wataƙila tana da wannan ciwon ne ka kula ba mamaki Allah ya jarrabi mutum ɗansa yana dauke dauke an yi ya daina amma duk inda ya je sai ya sata to akwai wannan ciwon likitoci sun san shi cuta ne na me na dauka to irin wannan tunda ciwo ne bai da lafiya bai ma san yana yi ba to wannan kun ga ba za a yi mai hukunci kamar wanda yake barawo wanda za a yanke hannunsa ba ko na makamanci wannan Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu wallahi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa me hukuncin matar da ta daina bayarwa mijinta haƙƙin aure saboda ya ce zai yi aure tsawon shekara guda ko sama da haka
wannan mata ta aikata haram kuma ta aikata laifi kuma baki isa ba abinda nake nufi baki isa ba wato kin karo rikicin da yafi ƙarfinki na farko Allah ne ya ce a ƙara aure inda iko da hali ƙarin aure dokar Allah ne Qur'ani ne ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku aura biyu uku hudu in mutum ba zai iya adalci bane aka ce a kura daya sai mijinki yaga dama yace zai ƙara aure sai kika kaurace masa kaurace masa shine zai sa ya dada himma ya karo wata da yake baki da wayo ai yanzu ne ma zaki bashi dama ki gamsar da shi yaga cewa zai da bukatar wata bayan ki amma da yake kuna da karancin wayo wani lokacin da kuma karban shawara ta banza a wajen kawaye mara amfani wai mijinki wai zai ƙara aure wai kina fushi da shi kina faɗa da shi duk matar da mijinta yake zai ƙara mata aure tana fushi tana faɗa da shi ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba wallahi kin kafa wa abokiyar zamanki gwamnati da kanki kin kawo ta ta samu gindin zama dan shi namiji haka yake kamar jariri yake yanzu sai ya karkata yaro yana iya barin uwarsa ma ya je duwar wani in ya ga ta fi kulawa da shi to haka namiji yake a wajen mace wacce ta fi kulawa da shi wacce ta fi tausayinsa wacce ta fi jin ƙayinsa wacce ta fi taimaka masa wallahi ya can yake karkata kuma har da mijinki ki gaya masa har da shi shi ma haka yake duk macen da take so ta rike miji ta kyautata masa duk macen da take gwamnati take son gwamnatinta ta tabbata ki zama mai kula da abincin miji mai kula da rayuwar miji mai kula da taimakon miji ya ce zai aure ki addu'a Allah ya ba ku lafiya zaman lafiya idan wacce yake nema bata cancanta ba ki ba shi shawara ki sa a ba shi shawara ki iya kokari in shi kansa bai cancanta ya ƙara auren ba ki iya kokari ki ga kin hana shi auren saboda a shari'ar da ta ce ya aure ta ce sai inda dama sai inda iko to ki kokari ki wannan amma magana ki ta gaba da shi wai haki kawai shi ma shin fada ba ki da dalili kuma ba a nan gidan zaki doke mana wannan tambayar ba ki ji tsoron Allah ki gyara wallahi Allah gyara mana na'am
wallahi saka da alkhairi shi wannan take tambaya wai shin akwai haramci ga mutum mai mata biyu idan ya je gidan da ba a nan yake ba ya ci abinci ko ya mu'amala aure da matar
babu haramci babu haramci sai dai idan ya dauki abin ya zama al'ada kuma sai zama zalunci to nan haramci zai zama ka san akwai mazajen da ba kirki bane da su kana bude masa wannan kofa sai ya iya ci abincin mai girkin ya tafi can musamman yana tsoron wacce shi yasa ake toshe kofa amma gidansa gidansa ne abincinsa abincinsa ne matarsa matarsa ne dukan halal ne da mai girki da mara girki duk halal ne a gare shi abinda malamai suke faɗa ana son ai adalci me adalci duk abinda kai wacce to kai wannan idan ka je ka ci abinci a gidan wannan har kai mu'amala aure da ita to ita ma wacce in ka samu lokaci ka je ka rama mata ka sani akwai bashi a gadon bayanka na wannan mu'amalar da kai ita ma wacce kai sai ka je kai mata saboda kar ya zama kai zalunci da haka maza ya kamata ku kula haka kuma mata ya kamata ku kula dan akwai wanda suke cewa in mace wai namiji wai yaje gidan kishiya yaje yake banta da ita wai zanna ne wai dan shege ne ba ku da wani dalili duk wacce gaba da wannan fatawa ita ce ta zo da shigantaka abinda ta faɗa ba daidai bane amma maza ku ji tsoron Allah ku daina zalunci dan tabbas a cikin mazan ba akwai marasa kirki wani sai me da gidan ɗakin wata mata sa gidan bacci ne kawai da yazo faduwa zai ta bacci shi kaza kaza da sauransu Allah ya sauwaye har ƙarya suke sai mutum ya ce bai da lafiya eh ƙarya saboda ya kaurace wa matarsa na'am
wallahi saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace dan Allah wata addu'a za a ba ta shekara 13 da mijinta suna da yara 5 da za ta yi na 6 bayan sallah to amma ya hadda wasu abokai wallahi abin ya kai har ko gidanta baya zuwa ya kwana ta ce da yana shaye-shaye to amma dai daga baya ya daina to amma wannan abokan nasa suna so su ƙara jawo shi ya koma wannan harka shi ne take tambaya har da yana zuwa kasuwa ya zo baya zuwa kusan shekara guda shi ne take neman wacce addu'a za a ba ta da kuma shawarwari
to gaskiya zama bai kama ki ba ina ba ki shawara ki rage bacci ki kama azumin nafila da ke da ƴaƴanki ba zama ku kama sadaka Allah ya jiyo muku da hankalin mai gidan kullun idan mutum ya shiga cikin larura ya shiga cikin matsala a rayuwa to ya koma ga Allah ku yi sadaka ku taimaki gajiyayyu ku yi sallah da daddare ku yi azumin nafila ku yi addu'a ku gaya wa Allah matsalar ku ai shine addu'ar yanki dare karfe 3:00 da wani abu ki gaya wa Allah cewa ga larura mijinki halaka ta kama shi sannan kuma ba mamaki sammance shi akai ko sihiri akai masa ko an jefe shi ko an kore shi da aka ki neman masa maganin sihiri ya rinka wanka da ganyen magarya ana karanta masa ayoyin lalata sihiri ba dan komai ba saboda me saboda zai iya yiwa tabar da shi akai zai iya yiwa kashe gidan za a yi da aka zama bai same ki ba duk inda kike ki samu wani malamin sunna a garin da kike ki je miki bayani a baki addu'o'i na kare sihiri da lalata su mun sha yin bayani a wannan fili namu mai albarka Allah ya bamu dacewa
wallahi saka da alkhairi mai tambaya ta gaba suke cewa mahaifinsu ne ya auri wata bayan mahaifiyarsa ta rasu watan ko zama dai ba su taɓa yi da ita ba so daga baya bayan an aure ta sai ta sa aka kore su daga gidan ya zama baban dai baya ɗaukan nauyinsu baya kula da su ta ce ma ba ta son ganinsu to shi ne suke duka baya ɗaukan nauyinsu da sauransu sai ce ba shi da kuɗi da sauransu shi ne suke tambaya don Allah wace shawara za a ba su da kuma addu'a
shawara shi ne gaskiya mahaifinku ya shiga garin kuma ba lallai yana cikin hayyacinsa ma yake wannan ba dan duk mutumin da yake da hankali ya san me yake yi da shekaru irin wannan yana da ƴaƴa gaba ɗaya ya daina ɗaukan nauyinsu kuma ya je ya ƙara aure yana neman ya raba kansa da ƴaƴansa wannan yana nuna gaskiya akwai taɓuwa a cikin lamarinsa a iya fahimta ta abu na biyu wataƙila kuma halinku ne bai da kyau ya yi zuciya ya ɗauki mataki marar daɗi a kanku abu na uku ku koma ku ci gaba da yi wa mahaifinku biyayya da yi masa addu'a kuma a haɗa shi da magabatansa a yi masa bayani malamai iyaye abokanai lallai a engaging ɗinsu a shigar da su a cikin matsalar cewa wane fa ya daina ɗaukar nauyin iyalinsa wane fa ya shiga wani garari in ku ba za ku iya gaya masa ba ku sa abokanansa su gaya mai kwartukar dan ya fahimta ya gane ba wai a tsaya ana ratsa-ratsa ba ya zo ya halaka kuma ku zo ku halaka kuma ku ƴaƴa mata ne muna jin tsoron kar ku je kuna ba da mutuncinku kuna neman wato ba ni sunan shi yadda za ku ci yadda za ku sha yana iya faruwa kwanan nan aka kawo min kes ɗin wani bawan Allah wai ya yi zuciya gaba ɗaya zo ya tattara matan da ƴaƴan nan har da ƴan ƙananan yara ƴan shekara 6 da yara ƴan mata ƴan shekara 12 13 14 15 duk ya dura musu a shirye ce kowa ma dan ubansa ya bar gidan duk ya kore su gaba ɗaya ya ce ba yanda ba ai makota ya ce ya kori kowa ya ce in akwai uban da ya sai tilasta masa a gaya masa yarinya budurwa karama tana bin makota tana neman abin da za ta ci uwa ta rasa inda za ta ce uba ya mutu kaka ya mutu waye ya mutu wannan ba daidai bane mutum ya zo ya kori iyalinsa to in ka kore su je ina yanzu za ka ji daɗi ka ga ƴaƴanka suna zina zaka ji dadi kaga iyayenka a kwararo suna bin gidan makota suna neman abin da za su ci wai kai zuciya ranka ya baci yau da mu an ce maka wannan duniyar ka taba rayuwar ranka bai baci ba akwai wani wanda yake rayuwa ba a bata masa rai wannan tunani ne mara kyau kuma ku raba addu'a a masallatai ku je ku yi ta addu'a baban ku ya shiga wani yanayi mara kyau gaskiya Allah ya bada yadda za a yi ku dauki shawara da muka ba ku kula Allah ya taimaka
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai ta yi tsari sati tara da kwana hudu to shine take tambaya menene hukuncin jinin da yake zuba jinin nifasi ne ko kuma
in ya kai wata uku malamai suka ce in ya kai wata uku shine jinin nifasi wata uku sati hudu sati goma sha biyu in bai kai ba kuma jinin rashin lafiya ne da haka wannan jini ne na rashin lafiya yana da hukuncin jinin rashin lafiya wallahu a'lam
Allah ya saka da alkai mu tambaya ta gaba ta ce ita ma wai ta sa implant ne na family planning to ce ta kai kusan kwana goma tana jini kuma ga azumi shine take tambaya ya hukuncin wannan
ta koma kan al'adarta wanda ta sa implant ta koma kan al'adarta da kafin implant din wata a nawa ga wata take jini kwana nawa take sai ta koma kan al'adarta in ta lura da daga jini yana zuwa haka in ya zo kuma sai ya canja kawai ta koma kan normal al'adarta ta daina sallah ta daina azumi da ya wuce kuma ta ci gaba da ibadarta na'am
mai tambaya ta gaba take cewa wai idan za ta yi tasbihi ko salatin annabi ko istighfari za ta yi a zuciyarta ko kuma sai bakinta ya yi
motsi wannan sunansa tadabburi ba addu'a ba sai bakinta ya motsa dole sabai suka ce a sallar koyi idan annabi yana sallah ko yana addu'a ko ya zauna zaman tahiyya suna gane alamar yana yi biftirabi lihiyatihi motsin gemunsa bakin yana motsi da haka duk wanda ya zo karatun sallah ya yi shiru haka to ba karatu ya yi ba tadabburi ya yi tunani ne kawai yake da haka karatu ko a sirri ne sai an motsa baki sai leɓe ya kaɗa sai harshe ya yi motsi dole ne a kiyaye fa to
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wata matsala ce ta same ta bayan ta yi sahur wai sai ta lura da wani jini yana fito mata to amma idan ta sansana shi wai ta ba ta ji yana karamin jinin al'ada to kusan kwana uku shine take tambaya ya azumanta yana nan
ba matsala abinda kawai za ta zo lokacin da jinin ne yake zuwa lokacin al'ada ta ne idan ta yi tana cikin al'ada to wannan jinin al'ada ne idan kuma lokacin al'ada ba ne to ya zama jinin rashin lafiya ne kuma gashi da kanta ma ta faɗa ta ce ba alaman na al'ada ba ne yauwa ba alaman na al'ada ba ne ba iya san sani kaɗai za ta iya gane shi wanda sauran alamu da kalan shi da haka ba zai hana azumi ba zai hana mu'amalar aure ba wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan iyaye sun ci kuɗin ƴaƴansu wai sun ci halar ko da kwa yaran ba ba su suka yi ba
a'a ba haka bane ba haka bane ba haka bane akwai hadisin Abu Dawud da Ibn Majah da sauransu in ban manta ba manzo Allah ya faɗa hadisin an tawa maluka li abik yace wani da kai da babanka da kai da dukiyarka na babanka ne to abinda malamai suka yi bayani akan wannan hadisin anta wa maluka li abika ba ana nufin at-tamlik bane ba ana nufin mallaka bane yanzu kamar misalin uba ba ana nufin ya mallaki ɗansa ba in ya mallaki ɗansa to zai iya kashe shi in ya mallaki ɗansa zai iya sayar da shi in ya mallaki ɗansa tunda mallakar sa ne zai iya sare shi a'a wannan ana nufin wato kusancin uba da kusancin ɗa kuma lokacin da uba ya shiga cikin matsi da kunci to ya halatta ya tasarrufi da dukiyar ɗansa inda zai galabaita amma ba yana nufin cewa uba ya ɗauki dukiyar ainihin ɗansa ya yadda ya ga dama ba Ibn Abdulbar a cikin littafin Al-Istidkar ya yi bayanin wannan hadisi da sharhi da maganganun malamai daga cikin dalilin da zai nuna muku cewa wannan hadisin ba yana nufin uba kawai ya dauki dukiyar sa ya kwace dukiyar ɗansa ya yi abin da ya ga dama ba yanzu misali idan mutum ya mutu yana da ɗa babanka fa ɗaya bisa shida zai ɗauka cikin dukiyarka to ina magana cewa komai naka ne tunda komai naka ne in ka mutu babanka ba sai ɗebe ba daka wanda suka fahimci hadisin an tawmaluka li abika cewa komai tamliki ne kuskure ne amma kuma ga qur'ani ya gaya mana cewa idan mutum ya mutu ya bar dansa yana da da ajijika kaga zai dauki laifi sai shida to kaga tunda akwai raban gado kaga ba naka bane kenan ba kayan danka kenan ba mallakan ka bane amma lokacin da uba yake cikin yunwa lokacin da uba yake cikin matsi lokacin da uba zai mutu bai da lafiya to ko dan ya yadda ko bai yadda ba a ɗebi dukiyar akai shi shine an tauma luka li abi lokacin kunci da haka malamai suka sharhin wannan hadisi amma baba kawai yazo ya ɗebi dukiyar dan sa kawai ƙara aure haka kawai saboda an ce da kai da dukiyar ka na babanka ne wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi ta'ala
Allah saka da alheri mai tambaya ta gaba take cewa akwai wani magani wai idan mace tana fama da sanyi wanda ake shiga ciki kamar fitbat ake yi ne za a shiga a zauna shine take tambaya shin yana kare azumi ko
ba zai kare azumi ba tunda zama kawai ake a ciki shi zai kare azumi duk abin da shi azumi yana kare yana da abin da ya shiga ta makogo ba zai kare azumi ba
to Allah saka da alheri tambaya ta gaba take cewa wai su biyu ne daya yana bin daya bashi to daya ya manta adadin kuɗin ɗayan kuma bai manta ba to shi ne wai suke tambaya ko na daya ya fi daya yawa shi ne suke tambaya za ka iya yacewa kawai kowa a ce an fanshi ko kuma dole sai an yi bayani
za a iya yacewa idan an da yarjejeniya a tsakani inda yarjejeniya a tsakani wani kana bi na manta nawa ne kai ma ina bin ka na manta nawa ne to mu yi alƙawari mun yafe wa juna eh mun yafe shi kenan Allahu a'lam
Allah ya saka dake da mi tambaya ta gaba ta ce dan Allah a tsaya ta da ada Allah ya ba ta mahaddacin alqur'ani shekara ta 8 da aure ƴaƴanta hudu amma dai mata ne shine take neman malami masa ada
Allah ya sa musu albarka Allah ya baki da namiji sali wannan matan kuma Allah ya baki su masu kokari fiye da mazan ma kuma su ma Allah ya baki mahaddacin alqur'ani a cikin dagewarki da tsayawarki shi zai sa ya'in ki zama mahaddata alqur'ani duk wacce take so danta ya dace qur'ani ko diyarta sai ta rage bacci kuma sai ta rage soyayyen yaran wannan runguman yara diban yara muna son ya'yanmu ba ma son bacin ransu ba za a dike su ba ba za su takura ba duk wanda yake da wannan akan dan sa ba lalle ya karatu ba in kana son danka ya karatu to lalle ka sa yayi karatu ya bi ka'idar yin karatu Allah ya ganar da mu muna fatan Allah ya baki abin da kike so ce muke ki na'am
Allah ya saka da alheri wannan take tsawai ta ji kace a cikin aure ana haduwa da jarabawa kala kala to ita dai Allah ya jarabe ta da samun miji mai yawan fushi da cin mutunci gashi baya hira da mutane bai damu da damuwar ta ba kamar yadda ta faɗa tace duk abin da ya hada ta da shi ko bayani ne mata tace bata gane ba sai ce wallahi shi ba zai nemi ta ba
soja kenan
eh
tsakanin soja ba na daban ne
tace duk wata hira kawai in bukatar sa sai in yana bukatar ka shine za a dan saki fuska tace ko da hira suka zo suna yi da abokiyar zaman ta sai ce kai kowa ya tashi ta fada ki shi ma ya san suru shi ma ya san suru dan Allah tana neman ta mada kuma tana so
dan Allah mala dan Allah mala shi ta kullum ina fada a karatu wallahi wani lokacin wasu malam wanda ba su san irin wannan matsalolin da muke fuskanta ba in muna bayani a karatu wai sai ce wai goyen bayan mata muke ni ina mamaki mutum da zai bude baki ya faɗi wannan yanzu dan Allah wanda ya mijin da yake da wannan yanzu daidai yayi yanzu ka kaddara kai karka ce Allah idan rabe ka ka auren da ita ga miji irin wannan ba a hira da shi ba a magana da shi mata ku ya ku zo ku zai ce ku tashi kuwa ta tafi gaban ta shi kawai sai dai in ya bukace ke zo nan ba daidai bane lalle yar uwa na faɗa aure akwai shi jaraba ke ma ki tabbata ki kaddara kin fada cin wannan garabawa ku ci gaba da masa nasiha kuma ku yanke irin wannan maganganu da ake ku haska masa ku nuna masa cewa mai gida abin da kai ba daidai bane mai gida matanka suna da hakki a kanka ka zauna ka suke musu fuska su ga hakorinka kai musu dariya su hira da kai ƴaƴanka suna da hakkin su hira da kai su zauna da kai su tattauna da kai su ci abinci tare da kai ai walwala da kai mutum ya zo gidansa ya kuntume a gidansa amma ya fita waje yana walwala mutum ya zo gidansa ya takura wa matansa amma ya je ɗan matan ofis ɗinsa suna ganin bakinsa suna dariya wannan wace irin rayuwa ne kuma yanzu akwai daɗi a rayuwar auren nan a ce mutum a ɓacin rai kawai sai dai ka zo ka nemi buƙatar ka zo ka sadu da mace haka wannan ba daidai bane. Allah ya jarabe ki tabbas, sai dai mun hada ki da addu'a Allah ya yaye ki lalle kin shiga jarabawa. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai kana cin dabino ne? To kai baka ankara ba sai ta zuwa su masallacin har ma kan ka da sallah tana sallarsu. Sai da ta gama ci ta sha ruwa. Sai da wata ce tambaya yaya azumin ta yake sannan ta dan ci gaba da jin zaki-zakin sha'awiyanta? To amma dai ba ta hadiye ba.
Ba komai azumin ki yana nan duk wanda ya tashi yana cin abinci yana cikin ci sai ji ana kiran sallah ya karasa cin abincinsa ko ya ji as-salatu ko ya ji al-fajr yake to ya karasa cin abincinsa bai da wata matsala bai da wata damuwa kuma ko da kin ji shi a makogoro ai da mu abin da zai kare azumi abin da yake kan harshe wanda ya riga ya shiga makogoro kamar ya tafi ai da haka azumin ki yana nan babu komai balma hadisi ya zo ma mu ci ya karasa ya kammala cin abincinsa kana cikin ci sai ka da as-salatu khairun minan nawm ka rabu da ladanin ka kara da tuwanka ka kara da tuwanka ka kara da lemonka da komai ka kammala wannan babu laifi kamar da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake wai a masa bayani dan Allah matsayin tazara haihuwa a jinnanci.
To haihuwa dai asali shine a bar mace ta haihu yadda Allah ya yi ta, ku gane wannan. Asalin haihuwa a bar mace ta haihu yanda Allah ya yi ta, ta ci gaba da haihuwa normal, kar a ƙayyade ko da shekara za ta haihu, in dai babu cutuwa gare ta, babu cutuwa ga 'ya'yan, to babu laifi ta ci gaba da haihuwa haka. Abu na biyu, ana iya yin tazarar haihuwa kamar yadda malamai suka yi bayani Allah musu rahama, idan akwai cutuwa ga jaririn ko cutuwa gare ta, masu haihuwar kunika. Za ga wasu ya'yan mutuwa suke yi an ɗauki cikin wani ba a yaye wani ba ba a kula da wani ba, to wannan za a yi spacing a yi tazara kenan sai a je a allura ko a je a sha ƙwaya ko a sa implant duk abin da kika ga ya dace da ke. Mun sha ba da shawara wa mata duk wacce za ta yi tsarin iyali da aka halatta ta je ta nemi ƙwararrun likitoci wanda suka san abin su zaɓa mata abin da ya dace da ita. Wata allura ne dace da ita, wata kuma bai dace da ita ba, ƙwaya ce. Wata kuma implant za ta saka, wani kuma za a makala mata ne a cikin abunan dinta, yawwa wata kuma a tube ake sa mata a gabanta, duk dai kowa ta duba abin da ya fi dace mata. Wannan ya halatta idan ya zama yin haihuwar akai-akai akwai cutuwa ko gare ki ko ga jaririn, wannan ya halatta a yi babu laifi, amma a bar 'yan shekaru daga baya kuma a dawo a ci gaba da ba wai a dakatar da haihuwar har abada ba. Wallahu ta'ala a'lam.
Lai saka da alkhairi. Mai tambaya na gaba yake cewa bai akwai wani abu ne harkar network mai zuwa yawancin samari shi suke kuma abin yana samar da kuɗi, shi ne yake tambaya wai shin ya halarta?
Gaskiya wannan tambaya ce mai muhimmanci, duk da muna cikin bincike akan ta gama ba, harkar crypto din nan da ake ta yana ciwo yara lokaci, ga caci a ciki, wata kuma ga ma uncertainty, larura da rashin tabbas a ciki, abubuwa dai ga sunan. Yanzu wani masanin abu yake game cewa wallahi mallam idan ka shiga akwai wani coin coin din nan da ake cewa wallahi mafi karancin lokacin da zaka ba su awa 8 a biye ne. Awa 8 zaka danna waya ga fal 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 kana tai. Yanzu wannan mallam ba magana aikin office, ba magana karatun Qur'ani, ba magana zikiri, ba magana wani aikin da zai amfani mutum. Wato ba karamar illa zai a rayuwar yaran mu ba, mu gane ba. Kuma akwai taimakon zauna gari banza. Mutum ya kiya fita ya je sana'a kawai yana daukan waya yana danne danne wai zai kudi a cikin waya. Suna nan kala kala, insha Allah bi izinin Allah zamu bi a zamanance mu yi bincike akan su kuma mu faɗi abinda malamai na duniya masana suka yi bayani akai insha Allah da waje haramci da wanda kuma in ya halatta shi ma mai bayani akai in Allah ya sa da abiyo mu bashi. Amma ina jan hankalin yara samari matasa, wannan masifar da ta zo harkar crypto din nan da ake ce wallahi ku ta katsantsan da ita, da yawa akwai hadari a ciki, da ga cin lokaci, ga cin data, ga mutum bai zai wani abin da zai masa amfani ba a rayuwarsa. Allah gana mana zanar da mu.
Mai tambaya ta gaba yake cewa wai shin zaka iya cewa mutum zai iya cewa dan sunayen Allah kyawawa ɗari Allah ya nisa abu?
Eh ba laifi. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da kyawawan sunan da kike roƙe shi da su. Qur'ani ne ma yace a gani ne. Eh, ko 100 ba ɗaya ko ba 100 ba ɗaya ba, sunan kin Allah sun fi 100 ba ɗaya. suna nan da yawa.
Mai tambaya ta gaba
yake ba yana nuna iyakacin dari ba ɗayan bane. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yake cewa wai shin wannan abin da ake cewa bugun ƙasa wai ya halatta?
Bokanci ne bugun ƙasa bai halatta ba.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba yake cewa take cewa wai dan Allah mijinta ne ya bata zakka ta ba wa ƴan uwanta. To shine take cewa za ta iya rage ba ta ba wa shakikinta. Kanin tawai saboda maraya ne ita take ɗaukar nauyin wasu lalurorinsa shi ne take ta.
Ba laifi a cewa ya ba ‘yan uwansa ko? ‘Yan uwanta?
‘Yan uwanta.
‘Yan uwanta to a ɗan uwanta ma a shakikinta a ɗan uwanta ne za ta iya ba shi. Za ta iya ba shi tunda dai yana cikin mabuƙata za ta iya ba shi. Wallahu a'lam.
Mai tambaya ta gaba take cewa ita ma ta saka implant to sai jini yake mata wasa. Yaya azuminta wai in ya ɗauke in kai wanka.
Kawai ta koma kan al'adarta kullum mun sha gaya muku mata ku ruba al'adar ku da kuke yi da kwana uku ke kwana biyar kwana hudu kwana kaza ke maintain wannan al'ada shikenan da mun duk inda aka sha kwaya ko aka sa implant aka sa wannan dole a samu canjawa al'ada yawanci jinin wasa yake sosai da aka bai taba miki azumin ki ba kawai ki rike kwanakin da kika saba kina daina azumi ki daina azumi ki daina sallah ki duk abin da ya doro akai kuma za ka ga jini na rashin lafiya sai a je a nemi likita.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba ta ce sunan Aisha daga Sano ta ce babansu gaskiya ba musulmi ba ne ta ce pastor ne ma. Ta ce to lokaci-lokaci tana kai musu ziyara da yake ba a gari ɗaya take ba. To ziyarar ƙarshe da ta kai sai yake gaya mata matarsa kenan.
Matar baban.
Matar baban. Ta ce gaskiya ita a daina zo da yake in ta je tana zai dinga kai ta masallaci ta sallolinta da azahar da la'asar da magarba har asuba ya ce zai iya dinga kai ta tana yi. To ita kuma sai take ganin gaskiya duk wanda ya hana ta sallah a gidan shi wai kamar sallah yake so ya hana ka shi ne take tunanin wai za ta daina zuwa gidan shi kwata-kwata.
Ba haka ba ne.
Idan ta daina ta yi laifi.
Ba haka ba ne gaskiya bai kamata ki daina zuwa ba. To ai tunda ya yarda zai ɗauke ki a mota ya kai ki ki sallah. Asuba yawa ki ta ɗorawa ki ta hawa mota yana kai ki kuma daman gidan ƙazamin gida ne ai ko ma min nisan sa ba a mota za a kai ta ba ko min nisan yawa amma za ki yin sallan ki a gidan duk da cewa ya ce ba sa so ki salla a gidan amma tunda ya ce zai kai ki tunda ya ce zai kai ki babu komai ki karki ki daina zumunci kake daina zumuncin babanki saboda wannan abu karki daina bai da kyau yana da haƙƙi akan ki ki ci gaba da kulawa da zumuncin sa kuma ki haƙuri ya kai ki din ki sallah ki dawo ki kai ki sallah kwana nawa ne ma duka gaba daya babu damuwa a ciki wallahi
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa idan Allah menene asalin kasida yabo da sha'iri suke
shi yabo gawa
to da yi ba sai bayani ba
to kalmar yabo duk yabon da za a zo a yi mutum babu ƙetare doka babu ƙetare dokar Allah ko wuce gona da iri ko a yabi mutum sama da abin da Allah ya yabe shi to wannan ja'iz ne iyakacin abin da za a ce ja'iz ne mubah ne halal ne mubah ne ya zama babu kiɗa babu zambo babu sabon Allah a ciki babu mata babu waye da sauransu duk wannan ka'idojin da malamai suke shimfiɗawa wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Ula ya sata da alkai tambayar ta gaba take cewa wai mai hukuncin wanda masallatai suna salatu amma shi ce wallahi ya gama cin abincin sa ba ruwan sa da salatin sa.
Ba laifi na faɗa in dai mutum yana yin azumi yana cikin cin abinci aka kira sallah ya karisa cin abincin sa wannan ba laifi bane amma abinda malamai suka ce laifi wanda zai kirkiri cin abincin sai da alfijir da ke to wannan kamar ya karya azuminsa amma wanda yake cikin cin abinci aka ce alfijir ya ke to ya ƙara sa kayansa wallahi wala
kula ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa kai abin da yake damunta ta take cewa amma tana son zaman lafiya amma mai gidan ta shi a wajen shi ba haka bane abin da yake yanzu ta ce wallahi kullun sai cin mutuncin ta da zaginta wani abu yana shiga yanzu ta ce ya kai watanni ma baya mata magana sannan ta ce babanta ko da zai yi wani irin kowace irin cuta za ta kama babanta ba zai je ya duba shi ba zai masa sallah
wannan miji Allah shirye da shi sai dai mai masa addu'a gaskiya mijinki halinsa ba halin kwarai bane ba a ci gaba da hakuri da shi, a ci gaba da yi masa nasiha, kuma baban ki ba lafiya, ki je ki duba shi. Kin shi bai je duba shi ba, ke ki je ki duba shi. Wato irin waɗannan bayanai za su baka mamaki irin rayuwar da matan Bahaushe ba kula ta suke rayuwa a hannun waɗannan mazaje. Sai hakuri, mata ku yi ta hakuri, zaman auren ne in aka biye irin wani abu, duk auren nan kashe shi za a yi wallahi. Sai a ta kashe auren, kawai ku yi hakuri, a ci gaba da hakuri, a ci gaba da hakuri, iyaye na mata ku ci gaba da hakuri. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wasu yara ne abokai guda biyu, za su ke shekara 15. Da Ramadan ɗin nan waye, za su je wani waje shan ruwa, sun haɗa kaya ya aka yi aka yi, suka gaba su ɗauki wuƙaryan kayan da saba. Sai ɗayan yana nisa, ɗaya sai ya ɗauki wuƙar waye irin ya cilla mata nan. Sai aka yi kuskure ko mutum nan ta je ta dira a ƙirjin. Sanadiyar haka yaron ya rasa ransa.
Inna lillahi.
Shi ne take tambaya mai.
An yi kisan kai ne kwarai kwarai da suke. Sai ya azumi sosai mako a kisan kuskure ne kasul khata kenan. Allah ya sauwaƙe. Duk da cewa malamai suna ta magana akan kisan kuskuren nan, in an yi amfanin da abin da a al'ada baya kisa. Amma kaga wuƙa ka ɗauki wuƙa ka jefa mutum yana yin kisa. Duk da cewa ba ya jefa masa bane da niyyar ya kashe shi. Kai, wannan bai yi ba. Ya kamata mutane su daina jefa makami. Iyayenmu sun koya mana ko wuƙa ne za a miƙa maka, ba a miƙa maka da tsinin, sai dai mutum ya riƙe tsinin shi ya naɗe ta sannan ya miƙa maka. Dan uwanku ya yi kisan kai, Allah shirye shi kuma akwai azumi a kansa. Allah kiyaye, wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa idan mutum ya sha azumi a watan Ramadan bisa wani dalili na shari'a, to idan ya zo ramawa zai samu wannan falalar azumin ne ko kuma ba zai samu ba?
Ai, ka'idar shari'a duk abin da ya kubuce maka larura ta hana ka kai wannan abu. To lokacin da ka dawo da shi za a baka da same abin da ka rasa insha Allah ta'ala. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ya kasance yana soyayya da wata a bayan gidansa take. To amma sai babanta ya hana shi tsayawa da ita. Shi ma kuma mahaifiyarsa ta hana shi. Tana ce hira da yarinya. To shi kenan su kuma suka gaskiya ba za su iya rayuwa ba. Sai suka yanke shawarar ya yi mata ciki wai. Idan ya mata ciki dole za a ce ai ya aure ta. To shi ne ya ce yanzu ta yayi wannan lalata da ita har ya kai sau biyar. To amma wallahi har yanzu wai ba su samu wannan cikin ba.
Inna lillahi wa inna ilaihi.
Ya ce shi bai fi shekara 21 ba, ita kuma ba ta fi shekara 18 ba. Ya ce wallahi wani yana son ta, baya son wani ya aure ta ya daina mata kallon mara daraja. Yake cewa shi alhalin ya san ita mai daraja ce. Shi ne yake so wai da Allah ko ta boys ko ta wane ne dai a ba su shawara.
To wannan masifa Allah ya yi mana ita. Dan uwa kun shiga bala'i, kun shiga bala'i, kun shiga masifa, Allah ya yi muku. Ka tuba zuwa ga Allah, ka nemi afuwar Ubangiji. Ita ma yarinya ta tuba zuwa ga Allah ta nemi afuwar Ubangiji. Ina tabbatar muku idan ba ku daina wannan abun ba, Allah sai ya haramta muku duk abin da kuke so na jin daɗi a rayuwa duniya da lahira. Kuma kin samun cikin nan da aka yi, Allah yana muku wani wa'azi ne. Ya izukumullah an ta'udu li mithlihi ne. Allah yana muku wa'azi kar ku kuma aikata irin wannan aiki. Ku daina, ku bi iyayenku, ku yi haƙuri, ku je ku ci gaba da addu’a, in rabonku ne za ku haɗu, za ku haɗu. Ni ban ga dalilin da mutum zai ce wai dole abin da yake so wai shi za yi ba. Ubanka ya hana ka, ita ma nata uban ya hana, ko uwa ta hana, kai ma naka sun hana. To wani albarka ne a cikin abin da iyayenku suka ƙazanta shi? Ba za ku taɓa samun abin da kuke so ba. Ka gaya wa yarinyar nan ba za ta taɓa samun alheri ba a rayuwarta. Kuma duk wannan zinacin da kuke matukar ba ku daina ba, wallahi kuna yanka ƴaƴanku rijistar lalacewa ne. Ni ban taɓa ma jin irin wannan fatawa ta rashin hankali ba. Wai reje ba su ya ɗora su akan wai su je su ciki. To gashi kun je kun yi tsiyar kuma cikin ya gagara. Allah kiyaye. Irin wannan abin ya faru a wani gari canjar wambe mutum yana wannan shedancin Allah ya jarabe su suka zo za su rabu abin ya gagara suka gagara rabuwa sai da garin Allah ya waye aka gayyato kowa da kowa har alƙali ya zo ya gani suka gagara rabuwa sai da suke wasu awanni Allah ya raba su subhanallah Allah kiyaye kutuba laifi ne kuskure ne kuma sunan ku mazinata ita mazinaciya kai ma mazinaci sai ku nemi hukuncin mazinata a shari'ar Allah Allah ya ganar da ku Allah ya shiryar da ku Allah ya ganar da ku na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai dan Allah idan za a sauka alqur'ani mutum ɗaya ne yake karantawa ko kuma ana iya yi wai wani ya karanta sura daban ta a rarraba ne yadda ake rabawa
sauka qur'ani dai da aka ce shine kowa ya da kanshi sauka qur'ani ni in karanta na sauke kai man karanta ka sauke amma idan kai ka karanta wannan ma i karanta kun karanta qur'ani gaba ɗaya kun sauke amma ba wai mutum ɗaya ne ya sauke ba dan haka kowa za a bashi lada iya daidai gurgurdan abin da ne ya karanta sannan kuma kowannen ku zai samu ladan sauraron karatun qur'anin dan uwan sa amma ba zai yi a ce wai an sauke qur'ani da ladan mutum ɗaya ba a'a kowa dai za a bashi ladan iya abin da ya karanta kuma za ku yi addu'a ku roki Allah a iya daidai gurgurdan abin da ku karanta ku nemi afuwar Allah a cikin abin da ku sa gaba wannan dabi'a da mutane suke na raba Qur'ani wannan izu kaza saboda wata bukata da ake wannan wannan abu ne sabo da mutane suka kirkira suke ta yi a dai tawassuli da Qur'ani a nemi Allah ya karba addu'a amma dai sauka Qur'ani kan wannan kowa dai yayi iya abin da yake wallahi a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam dan Allah ya tayata da addu'a Allah ya ba ta miji na gari mijinta ya rasu sai ta auri wani wanda bai ya cuce ta kamar
to Allah ya baki miji nagari Allah kuma ya baki auren kware aure mai dadi mijinki kuma Allah ya ji kansa drama
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa da Allah wata sura ake karantawa a raka'atan fajr
qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta farko qul huwallahu ahad raka'a ta biyu wannan yazo a riwaya akwai wasu riwayoyin da suke bayanin waɗannan wasu ayoyin ba wannan ba kuma ko me mutum ya karanta yayi ko kuma fatiha fatiha kadai ma mutum ya karanta rakatan fajri yayi wallahu alam
Allah ya saka da alkarim mai tambaya ta gaba take cewa ita ma dan Allah a tsaya da addu'a tun farkon Ramadan kamar mijin ta sallame ta ta dawo gidansu ta yi azumi shekara ta shida da aure yaran ta duka uku CS ake yi mata shine take tambaya ta Allah
to Allah ya daidaita ku Allah ya daidaita ku Allah ya saki gyara halinki da yasa ya koro ki in kuma shi halin sa ne bai da kyau Allah ya shiryar da shi ya gyara shi dan ku ma ba kirki bane da ku watakila wata tsiyar kika yanka masa ya sallamo ki duk matan da aka sallame ta da azumin ta Ramadan ka san tana da wani hali na daban Allah ya shiryar da ki Allah ya saki gane Allah kuma idan da alheri ya rabbi ya Allah ka maida ta gidan mijinta na'am
ni tambaya ta gaba yake cewa wai a ƙasar Iraq yake yanzu haka to amma yace wai baya ba sallah ƙasar yake shi to amma kuma yace wai duk dakunan gidan duka hotuna ne akwai hotuna a kowane daki a matsayin sallar
na farko dai me zai yi a ce duk ƙasar a ce ba musulmi kwarai bai sai ka duba ka ga me san dama dama
mai ƙasar yake shi
eh me zai yi a ce duk ƙasar gaba ɗaya ba ka bin kwa sallah
ƙasar yake
yi okay ƙasar
eh
okay shi ƙasar yake yi a mana kai kana yin kasar mata
shi ne sallah ba kasar yake
to baya bin sallah kana kai ne akan kuskure fa kai ne akan kuskure zai yi kace duk kasan mutane kai condemning din su ba zai yi ba na yadda mantikar da kake zaune watakila akwai wasu mutane da baka gamsu da ake da su ba to kai kokari dai ka kwatanta kai aiki da zahirin abin da ka gani na musuluncin su abin da yake na boye kuma ka barau Allah ka je ka rinka bin jami'i gaskiya kar ka zo mutuwa ta dauke ka akan wannan yanayi sannan maganar hoto ba a yin sallah a gaban hoto malamai sun haramta kamar gunki ne mutum ya sa gunki a gaba haramun ne kuskure ne ba daidai ba ne to amma da zai yi a ce duk masallatansu haka ba ne da zai yi ba in kuma a ɗakin ka kake to ai kana da dama a ɗakin ka sai ka nemi kyalle ko na baka lulluɓa a wurin baka da wani uzuri gaskiya ka nemi wani abu ka lulluɓe shi sai kai sallah ka wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana jinin haila ta tashi kamar waye karfe 5 da minti 15 bazan lokacin da kamar alfajir ya kito
sai tai wanka take cewa amma lokacin da jinin ya dauke kafin
kai ta tashi ne tana jini sai ta farka sai ta ga ya dauke to amma kuma an yi as-salatu
za ta dora azumi mana za ta dora azumi za ta yi hukunci ne da abin da ta gani a zahiri akwai azumi akan ki zaki azumi wallahi alam
mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ne ya je maka sai mahaifiyarta ta zo gida ta ce wai idan mutum idan mijinka yana maka wai ba a shine take tambaya wai cin hakan
ba haka bane sai dai in bai baka dama ba sai dai in bai baka dama ba idan mijinki bai baki dama ba ya je aikin hajji ba aikin hajji ya zo ko tafiya ya ko yana gari ba bai halatta ki fita ba amma dan ya je aikin hajji in larura ta kama zaki fita aiki zaki je gaida mara lafiya zaki je larurar ki zaki je kasuwa ko wata bukata ta kama zaki iya zuwa wannan karatun nasu ne dai na iyaye da kakanni na gargajiya to wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah sai maka mata wallahi ba ta iya yin ibada wai idan ta dauko za ta yi karatun qur'ani da ta fara sai ta ji bacci ko ta ji ciwon ciki mai tsanani shi ne ta ce dan Allah ba
wannan baki da lafiya kina da larura aljanu da shaidanu a tattare da ki maza ki garzaya ki je ki nemi magani da addu'o'i na horan aljanu da rabuwa da shaidanu shaidanu ne akan ki din kin matukar zaki zo zaki karatu abu da zai gagara sallah ba zaki yi ba wannan akwai matsala ki dage da karanta suratul baqara ki dage da zama da alwala ki dage da karanta falaki da nashi ki dage da yin azkarus sabah wal masa zikirin safe da na yamma ki dage da yin sadaka duka wannan dalilai ne za su raba ki da wannan masifa Allah iyaye miki yarwa amma fa baki da lafiya na'am
tambaya ta kusa da karshe wannan take cewa tana zaune lafiya da mijinta to amma tunda suka dawo gidan su mijin kenan to ɗan uwansa sai su yi mata su ta mata habaici suna cin mutuncinta a gabansa kuma ba abin da yake cewa ta haɗa mata munafurci da sauransu da take tambaya komai yanzu ya lalace ta ce dan Allah a ba su shawara ta
shawara shine kin aure miji mai rauni kin aure miji mai rauni kin aure mijin da bai isa ba a gidansa kin aure mijin da yake da karancin adalci kin aure miji wanda ke matsoraci baya iya bin haƙƙin matarsa ya zaki na farko ki dage da yi masa addu'a Allah ya ganar da shi Allah ya sa ya kula da haƙƙi abu na biyu ki yi haƙuri zagi baya tsirowa a jikin mutum su gama zagin su ke dai kina zaman aurenki ke mijinki kike bi zaman aurensa kike yi abu na uku a shigar da manya a ciki su yi masa magana ya hana su zaginki ya hana su cin mutuncinki ya hana su tozarta ki abu na hudu ki daina yin abinda suke zagin naki abinda suke cin mutuncinki suke wulakanta ki daina yi abu na biyar idan kin ga abin da zai gyaru ba to ki gaya masa ya sauke miki amma wannan shine matakin ƙarshe amma da zaki yadda zagi baya tsirowa a jiki ki rabu da su za ku taba zagin su wata zai zama tarihi ni kam da zaki bi shawara ta da haka na su wallahi
Allah ya saka da alkhairi ne tambayar nan yake cewa ko take cewa ta kasance wai kullun cikin fargaba ba ta da nutsuwa kullun tana cikin tsoro wai amma tsoron da take ji na mutuwa take ji sai ta ji jikinta ya dau sanyi ta san dai mutuwa wajibi ne amma fa ita kullun mafi yawanci sai ta ji jikinta ya yi kuma ta ce tana sallolin tana karatun Qur'ani amma sai ta ji kawai an ce mutuwa lafiya
to Allah ya
kara abu ya kama
jiki Allah ya kara miki imani Allah ya kara miki imani Allah ya kara miki sabaci ana son mutum musulmi ya rinka jin tsoron mutuwa wannan abu ne mai kyau amma in ya wuce ka'ida fa to shedanu ne in kika fita daga normal yadda duk masu tsoron Allah suke ji dan ke baki kika ba kowa ta kawa ba to akwai abokantaka da shedanu a ciki ki dage da azkaru ki dage da neman tsari daga shedanu shedan ne ya shige ki dan malamai ibnu jauzi Allah masa rahama yayi magana akan madakhilullah ash-shaytan fi salihin yanda shedan yake shigan cikin salihan bayi a zo maka ta hanyar salaha sai an nuna maka kamar gaba kowa wannan abin naki ya wuce hankali ya wuce tunani, dan haka ki ci gaba da jin tsoron mutuwa, amma fa in ya wuce hankali ya wuce kaida, to ki tabbatar akwai aljanna tattare da ke, sai kuma ki shiga makarantar neman maganin aljani. Allah iyaye miki, Allah warware miki.
Sai ni tambaya ta karshe take cewa, tambaya ta guda biyu ce, take cewa ya halatta ta dau Qur'ani ta yi karatu a sallah inda mata haddace ba, ta yi karatu ta dinga biyawa da Qur'ani
sallan nafila ya halatta.
Sure.
Sallan nafila malamai sun ba da dama halatta a farilla, kuma iya abin da kina da shi shi zaki.
To sai tambaya ta biyu take cewa, idan ana sallah tarawih haka, idan ba ta dauki Qur'ani ba, wai za ta yi ta tunane-tunane, ta yi ta tunane-tunane. Amma idan ta dauki Qur'ani, wannan daukan Qur'ani da yake da take yana sa ta tabi karatun, ya zama to ta samu nutsuwa.
Akwai malaman da suka halatta a rike Qur'ani idan ana karatun sallar tarawih, amma ga liman. Ga wanda yake limanci zai iya daga Qur'ani, amma wanda yake bi yake, to wannan ya shiga wani aiki kenan. Wannan yakar tunanin naki ai shine sallar ki, yaki tunanin ki, kamar yadda kowa yake yakar tunanin haka zaki shiga, shine ibada. Allazina fi salatihim khashi'un, masu tsoron Allah a cikin sallar su. Da haka ki daina daukan Qur'ani kina ta budewa alhali ba ke ce liman ba, saboda zai zama akwai taba khushu'in ki kuma a cikin sallah. Wallahu ta'ala alam. Da wannan muka zo karshen wadannan tambayoyi. Ku yi haƙuri, mun yi muku over time saboda an tara mana tambayoyin sun mana yawa, na azumi da na bayan azumi duka gaba daya. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya albarkaci rayuwa, Allah kuma ya sa mana albarka a cikin wannan tattaunawa da muke da ƴan uwa, musamman yawanci mata suna so ana ba su shawarwari na zamantakewa da kuma dai matsalolin rayuwar aure da sauransu. Allah ka gane da mu, Allah ka yafe mana, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Kuma za a bude group insha Allah ta'ala. Gobe ne za ku bude ko jibi? Gobe za a bude group din, sai a ci gaba da zubo tambayoyi. Dan muna bude a iya kwana biyu ne. In muka bude kwana biyu in aka tara, kuma za mu zo mu ci gaba da amsa tambayoyi wani sati ranar Talata, inda rai da lafiya za mu sake zama na gaba, zama na 18 kenan in Allah ya sa yadda. Muna addu'a wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah ba ta lafiya zaman lafiya. Azumin da muka yi Allah ka karba mana, kurakuran da muka yi Allah ka yafe mana, marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya, masu lafiyan Allah ka inganta musu rayuwarsu, Allah ka raba mu da hasara, Allah ka raba mu da masifa, Allah ka raba mu da bala'i, Allah ka ba mu abin da muke so na alkhairi, ka raba mu da sharri, duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah ka kare mu, wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi. Ubangiji Allah ka azurta mu da ziyartar ɗakin ka zuwa aikin hajji. Allah ka sa muna da rabo wanda bai da hali, Allah ka bashi tsananin da aka shiga da kunci da matsi. Ubangiji Allah ka yalwata mana duk tsadar abu, Allah ka bamu abin da zamu siye shi. Duk matsi na rayuwa Ubangiji Allah ka yalwata mana, Allah ka bamu ingantacciyar rayuwa a duniya, ingantacciyar rayuwa bayan mun mutu, ka tsare mana bayan mu, ka kula mana da gaban mu, ka kula mana da daman mu, ka kula mana da hagun din mu. Ubangiji Allah ka sa mutuwar mu ta zama alkhairi gare mu, alkhairi ga ƴan uwan mu, alkhairi ga al'ummar musulmi. ‘Yan uwan mu Falasɗina da suke cikin hali na ƙaƙani, kai Allah ka taimake su, su sauran musulmi da suke cikin kunci da matsi a duniya gaba ɗaya, Allah ka yalwata musu. Muna muku addu’a, muna muku fatan alkhairi, Allah ka ƙara mana ilimi da fahimta, Allah ka ba mu ikhlasi, Allah ka raba mu da yin kuskure, Allah ka raba mu da yin kuskure, Allah ka ɗora mu akan daidai, Allah ka raba mu da ɗora mutane akan kuskure, Allah ka fahimtar da mu daidai, kuma ka ba mu ladan wannan aiki ka sadan kai muka yi. Allah ka bude mana bakin mu, ka bude mana kirjin mu, ka kara mana fasaha, ka kara mana basira, ka ba mu hakuri, ka yalwace kirjin mu, ka sa mu cika da imani, ka ji kan iyayen mu, ka ji kan malaman mu, ka ji kan magabatan mu. Allah ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, ka ba mu abin da zamu rufa kan mu asiri, ka ba mu ikon taimakon wasu. Allah Ubangiji ka ba mu dukkan taimakon da kake bawa bawanka. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.